بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يوم صغير ما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai komai mai kowa, wanda ya hada mu a cikin wannan masallaci na Juma'a na Ahlus Sunna da ke garin Shika a karamar hukumar mulki ta Sabon Gari mai kogiya Yiwa a jihar Kaduna, Najeriya. A wannan dare na Litini 8 ga watan Zulhijja, hijira na da 8 ga watan Al-Muharram, hijira na da 1430. Kamar yadda dan uwa Malam Haruna Izza ya gabatar, wannan muhadara takanta shine matakan samun nasara a cikin addinin Allah. To amma kafin in je da nisa, ina so in jawo hankalinmu zuwa ga cewa a halin da muke ciki yanzu din nan, muna cikin sabuwar shekara ne, kuma a watan farko na sabuwar shekaran 1430 a kalandar hijira, wanda hakan ke nuna cewa lokaci na ƙara gudu kuma abubuwa na ta tafiya. To wajibin kowane musulmi ne ya zama tunani akan wannan, ya tambayi kanshi me yayi a shekarar ta gabata na alkhairi domin ya samu ya ci gaba, kuma waɗanne abubuwa ne na kurakurai da zunubi da saɓo domin ya tuba ga Allah, ya kuma ɗauki matakai da za su hana shi aukawa zuwa gare su. Wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa da ya kamata kowane musulmi ya ba muhimmanci, musamman a wannan lokaci. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana muwafaka, ya yi mana gamdakatar, ya sa mu dace da bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin maganganunmu da ayyukanmu da mu'amalanmu da dukan sauran abubuwan da muke yi a wannan duniya. Kamar da muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar da ya tara mu a nan, ya tara mu a cikin aljannar Firdaus a ranar kiyama, a ranar da dukiya da ƴaƴa ba sa amfanarwa, sai dai kawai imani da ikhlasi da ayyukan da mutum ya je da su. Allah ta'ala ya samu dace. Bayan haka, ba kamar yadda mai gabatarwa ya ce ba, bana fatan in tsawaita a cikin muhadarar, musamman bisa la'akari da cewa yanzu lokacin sanyi ne, ko da yake an ce a wannan masallacin babu sanyi, amma dai tunda in an gama za a fita daga masallacin zuwa wasu wuraren, to tabbas za a yi la'akari da yanayin sanyi, kuma a ɗauki matakai na ganin cewa ba a tsawaita wa mutane ba, don gudun kada ya zama abin kuma ba marmari. Idan ana fara in tsawaita, to ina fatan za a haƙuri, domin ba zan tsawaita ɗin ba, ko da yake ba zan takaita ba, zan dai tsakaita insha Allahul Azim. Kuma ina roƙon Allah ta'ala ya sa in faɗi abin da yake daidai, ya kuma nisantar da ni daga kurakurai. Nasara aba ce mai daɗi wadda aka halicci ɗan adam da santa. Babu wani mutum da zai ce ba ya son yayi nasara a cikin duk abin da ya sa a gaba. Idan ɗan makaranta ne, yana sa ran ya nasara a wajen jarabawa, yana sa ran ya nasara in ya kammala ya samu aiki. Idan mutum yana neman aure, satansa shine ya nasara ya dace ya aura wanda ya je nema. Haka wanda ta isa aure, tana fatan ta yi nasarar samun wanda ya cancanci ya aure ta, ya zo ya aure ta. Idan aiki mutum ke nema, yana fatan ya nasara. Kai dai duk abin da mutum ya sa kanshi a ciki, yana fatan ya ga ya kai ga nasara. Kenan tabbas nasara a bar so ne, babu wani mutum face yana son ta, tunda dama Allah ta'ala ya dora fitrar dan adam mutum akan son nasara. Kuma musamman a lokacin da dan adam ke fuskantar kalubale, a wannan lokaci ya fi fatan ya nasara, ya fi fatan ya ga cewa ya fuskanci kalubalen nan yadda ya dace, a ƙarshe kuma ya ga ya magance wannan matsalar, ya yi nasara nasara. A wannan lokaci idan muka duba musamman ahlus sunna, za mu ga cewa akwai kalubale iri-iri da ke fuskantar ahlus sunna a cikin da'awarsu, a cikin mu'amalolinsu, a cikin yanayin zamantakewarsu, hatta ma a yanayin yanda suke isar da saƙo a wajen wa'azuzzuka da karantarwa da sauransu. Za mu iska cewa kalubale na fuskantar su a kowane lokaci, kuma ta kowace kusurwa da lungu da kowace nahiya. Kalubale a gida da waje, kalubale daga musulmi da waɗanda ba musulmi ba, kalubale daga cikin ƙasa da wanda suke ba a ƙasar suke ba, kalubale daga ƴan uwa na jini da wanda suke na nesa, kalubale daga waɗanda aka haɗa gari ko ƙasa da su da waɗanda ba a haɗa ba, kalubale hatta a cikin gidajenmu za a ga akwai kalubale, amma daga matan mutum ko daga ƴaƴan shi ko kuma wasu waɗanda ke tare da shi. Wannan sai yasa buƙatar nasara ta zama ta ƙaru matuƙa a zukatan mutane. Kowa yana addu'a, yana roƙon Allah, yana Allah Allah ya ga ya kai ga samun nasara, saboda dama can nasara a bar su ci. A cikin da'awar kanta akwai kalubale iri-iri. Akwai wanda suke da'awar ba tare da sun fahimce ta ba, akwai wanda suke da'awar bisa shishigi da wuce gona da iri da ƙetare iyaka, akwai wanda suke da'awar bisa takaitawa matuƙa da kasawa sosan gaske, akwai wanda suke da'awar ba ma dan sun fahimce ta ba, akwai wanda suke cikin da'awar amma ba da wata manufa, kawai dai su dai yayi ne a gidansu, yayi ne a unguwarsu, yayi ne a tsohoninsu, saboda haka suka ɗauka suna yi. Duk waɗannan kalubale ne. Dan da wannan akwai kalubale da ke fuskantar musulmi umuman a wannan duniya gabaya da kuma Najeriya a kebe. Ba mu daimanta da matsalolin da musulmi suka shiga ba a yan shekarun nan, musamman daga lokacin da aka dawo da tsarin demokradiyya a wannan ƙasa. Rigingimu iri-iri da sunan addini, rigingimu iri-iri da sunan bambancin ra'ayi a siyasa, rigingimu iri-iri waɗanda wasu ma baka san ma menene ma'auninsu, me ya kawo su, me dalilinsu ba. A duniya kuma gaba ɗaya musulmi su aka tsangwama, musulmi su ake zagi, musulmi su ne ake Allah wadi da su. Duk wani iri ci baya su ake danganawa, duk wani irin gidadanci su ne ake ɗauka. In ana maganar marasa son zaman lafiya ko ƴan ta'adda sai a ce musulmi ne. Yau ka je Afghanistan an kashe wasu, gobe ka je Iraki an saki bom, jibi ka je Yahudawan Isra'ila sun kai hari na ƙin na wato ƙare dangi ga mutanen Falastinawa da dai sauransu, wurare daban-daban babu zaman lafiya. To waɗannan matsaloli da waɗannan nau'o'i na kalubale sun ƙarasa buƙatar mutane game da samun nasara daga Allah ta zamanto masa kuma muliha ya zama kowa yana fata yana Allah Allah ya kai ga samun nasara a wannan rayuwa kamar yadda yake fata da kaunan samun nasara a lahira. Idan muka duba cikin Al-Qur'ani za mu ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alƙawarin nasara ga mu'minai, kuma mu din nan da ke cikin wannan masallaci da waɗanda ba su a cikin masallacin muna fatan cewa muna daga cikin mu'minan da Allah ya yi wa alƙawarin nasara. Dama kuma ga halin da muke ciki, mun dai sani alƙawarin Allah baya tashi, kuma alƙawarin Allah baya canzawa, sannan Allah yana cika alƙawarinsa ga duk wanda ya yi wa alƙawari. Abinda kawai Allah yakan canza shine idan ya zamanto wa'idi ne narko alƙawari na azaba aka yi, to idan Allah so kuma sai ya yafe. To in ya yafe wannan bai tashi daga matsayin shi na mai cika alƙawari ba, a'a karamci ne yayi, ka cancanci uquba da azaba aka ce an yafe maka, wannan amma karamci ne. Amma ka cancanci alkhairi da falala sai aka hana ka, wannan sai ka ce an maka zalunci ko an sa maka rai ko Allah ya sa maka romo a baka ko an maka alƙawari an saba. To Allah baya yin nadim, amma yakan yi na farko din ga wanda ya so daga cikin bayan shi. Misali a cikin suratul Rum sura ta 30 aya ta 4 aya ta 47 kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina, taimakon mu'minai ya zama wani abu ne tabbas akan mu, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Haka nan a cikin suratul Ghafir sura ta 40 aya ta 51 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, lallai mu dinnan zamu taimaki manzannin mu da waɗanda suka yi imani da manzannin namu a nan rayuwar ta duniya da kuma ranar da shaidu za su tsaya, ma'ana ranar kiyama da za a tada da kowa da kowa domin a yi ma kowa hisabi akan ayyukansa. Haka nan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul Tauba sura ta 9 aya ta 33 da kuma suratul Saf sura ta 61 aya ta 9 ya ce huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun. Allah ta'ala ya ce shine wanda ya aiko manzansa da gaskiya, ya aiko manzansa da shi'a da kuma addinin gaskiya domin ya bayyanar da addinin, ya shugabantar da addinin, ya fitar da addinin akan waninsa ko da wani irin addini ne. Ya zamanto musulunci shine a sama, wanda hakan ke nuna cewa musulmi ya kamata zamanto a sama. Ya zamanto tsarin Allah shi ake yin hukunci da shi a ban kasa maimakon tsarin tagutu, tsarin wani Allah. Ya zamanto Al-Qur'ani da Sunna suke fadin ayi ayi a bari a bari maimakon wani ra'ayi da bai da dalili a cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi, domin ya bayyanar da addinin nasa ko ya bayyanar da da'awa da wa'azi da kira da manzanci na manzan nashi ala ad-din kullihi akan sauran addini baki daya. Walau kana hal mushrikun, ko da ko mushrikai basu so haka ba, ko da mushrikai sun ki haka din. To wannan ayoyi gaba daya guda uku da wanda ke suratul Rum da suratul Ghafir da wanda ke cikin suratul Tauba kuma ta maimaita a cikin suratul Saf, dukkan su suna tabbatar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin ba da nasara da taimako da agaji ga waɗanda suke da imani, suka kiyaye dokokin Allah, suka kuma tsayu akan turba ta gaskiya. Amma ba sai na faɗi ba, tabbas a yau muna iya ganin cewa wannan nasarar tana ɗan nesa da mu. Domin idan ka dawo cikin da'awa, alhamdulillah ana ta samun nasara. Dan dama aka ce nasara ba ana nufin dole kowa sai ya bi ka ba, da ana nufin dole kowa sai ya sallama maka ya ni kauya ka zama kai ne shugaban kowa ba a nasara a cikin da'awa Allah ya baka ikon fahimtar da'awar da aiki da abin da ka fahimta da kiran wasu ka zuwa gare ta kuma yadda mutane na fahimtar abin da kake kiran su koda ko wasu daga cike ba su amsa ba da haka samu wannan to kai nasara a cikin da'awarka hakanan yana daga alamomin nasara a cikin da'awa ya zama tutan goma da kuma kulakucin da za a yi maka ba su hana ka tsayuwa akan turban gaskiya ba za a zage ka ko a doke ka ko a yi abubuwa daban-daban na cutarwa a gare ka amma kai hakuri kai tawakkali ga Allah ka dogara gare shi ka ƙara itikadi cikakke da samar da sika na cewa nasara tana tare da gaskiya da mai gaskiya ya zama ka tsaya akan haka tun ma ba a gane ka ba har a zo a fahimce ka to wannan ma babban nasara yana daga alamomin nasara ya zama to ka rasa ranka a wajen harkar da'awa da ciyar da addinin Allah gaba kamar yadda dan uwan mu malamin mu Sheikh Jafar Mahmud Adam ya samu irin wannan nasara muna roƙon Allah ya rubuta mutuwar tasa a matsayin shahada yana daga alamomin nasara ya zama to an maka rauni ko kuma an jefe ka kuma ka tsaya baka canza ba kana nan akan inda kake wannan ma alama ce ta nasara domin a dalilin wannan rauni da za a yi na a dalilin wannan suka ko a dalilin wannan zagi ko a dalilin wannan jifa Allah zai sa wasu zanci sunna a yau waɗanda suka sani sun sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana da mu'jizar alqur'ani da sunna a Kano ya zamanto dalilin rasuwan malam Jafar Allah ta'ala sai ya nannanka mabiya sunna masu kaunar sunna masu kaunar da'awar ahli sunna sai zama ya nannanka su ruɓanyan abinda da ake kai a lokacin da malam Jafar ke dare akwai wanda ke cewa Allah shi ya san gaibi amma watakila da malam Jafar na da rai zai shekara goma yana wa'azi bai tara mutanen da ake da su yanzu ba domin yanzu mutanen da ke halartar wa'azukan da ake a gadan kaya da waɗanda ke halartar sallah a masallacin gadan kaya da dorayi da karatutukan da su malam Abdul Wahhab hafizahullahu da Dr. Bashir Aliyu hafizahullahu da sauran ƴan uwa irin su Dr. Muhammad Sani Rijiyar Lemu hafizahullahu suke yi tabbas waɗanda ke halartar wannan karatu sannan ka waɗanda ke halarta a da kashi sau biyar ko sau goma ko ma fiye da haka an waye gari yanzu ranar juma'a wajen tafsiri idan aka dawo kai ka ce an taso sallar idi ne sai an ɗauki awoyi motoci ba su gama wucewa ba mutane ba su gama tafiya ba kaga wannan yana daga alamomin nasara a cikin da'awa ɗin kenan nasara ba shi ne a ce wanda kake ganin abokin gabanka ne ko maƙiyinka ko wanda bai yarda da kai ba a ce ya mutu ba sai nasara ba ba wai a ce shi hadari ya auka mai ko talauci ya samu ko rashin lafiya ya auka mishi ba shikenan ya shiru bai karu fitowa jayayya da kai wannan ba ita ce nasara ba nasara a fahimci da'awarka nasara ka rasa ranka baka bar hanyar Allah ba nasara ka ci gaba ko ban wahala ruwa da iska zafi da sanyi talauci da yalwa ya zama kana kan hanyar Allah in an samu wannan to tabbas an samu nasara ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labarin wani matashi wanda yake da'iya kabir da'iya al-mujahid al-kabir wanda ya zama ya tsaya wajen bin dokar Allah da kiran mutane zuwa ga hanyar Allah duk da cutarwa da tsanani da wahala da azaba da ya samu kansa a ciki a ƙarshe yin da'awar ta zama ya zama dalilin rasaransa amma sai Allah ya ba da'awar tashi nasara domin mutuwar tasa sai ta zama dalilin fahimtar mutane addinin Allah kun dai karanta hadisi muna nan cikin Riyadus Salihin hadisin wannan mashi wanda wani sarki ya tura shi wajen bokansa don ya koya masa bokanci da tsumburburu da abubuwa na tsiya domin shi sarki ya ci gaba da kane-kane a kan mulkinsa na yin jayayya da Allah ta'ala da kuma yin jayayya da addinin Allah da masu addinin Allah. Allah ta yi ikonsa a lokacin da aka tura wannan yaro domin ya koyo bokanci ko sihiri, sai ya zamanto yana zuwa wajen boka ko dan sihiri ya ji abin da ya faɗi. To kuma akan hanyar sa akwai wani mutum wanda yake yana da ilimi daga cikin Yahudawa. To kullum idan yaron zai wuce ya je wajen boka ko wannan mai sihiri, to sai ya tsaya wajen wannan malami ya ga abin da yake karantarwa na Allah, ya ce annabin wannan zamanin ya ce, ko kuma annabin wannan mutanen ya ce. To sai zama ya samu kansa cikin iskali, yana taraddudi, yana kokonto ina ne gaskiya take, amma fa ya fahimci cewa abinda malamin nan ke karantarwa kai akwai alamar gaskiya ciki. Wancan sihiri ne kawai, shirme ne kawai, shirka da Allah, nuna cewa Allah bai da iko kokarin tabbatar da mutane akan duniya kawai. To kasancewar yana tsayawa a wajen wannan malami, wajen wannan rahib, domin ya ji wa'azi, sai da nakan yi jinkiri wajen zuwa makarantar mai sihiri. Idan ya je, sai mai sihiri ya ce masa ya makara, ya zargai wani lokaci ma kai da yin masa ukuba. Idan zai dawo gida daga wajen mai sihiri, sai ya zo ya tsaya a wajen malamin dai, bayan da ya tsaya wurin shi lokacin zai tafi, ya dan saurara abin da ya saurara. In ya koma gida, sai a ce ya yi jinkiri wani lokaci ma ya samu matsala. Da ya gaya ma wannan malami, sai malamin ya ce masa daga yanzu idan ka zo ka tsaya za ka wuce, in ka je wajen mai sihiri ya ce mai yasa ka makara, ka ce mutan gidanku ne suka tsaye da ku. In kana komowa gida ka zo nan ka tsaya ka saurari karatu, in ka isa gida aka ce mai yasa ka dade, ka ce mai sihiri ne ya jinkirtar da kai. To haka ya ci gaba na tsawon lokaci, har dai wata rana zo wucewa, sai ya tarar da mutane sun tsaya cirko-cirko, ga wata katuwan dabba ta tsara hanya ba wanda ya sai wuce za ta gama da shi. Saboda haka sai ya ce a yau zan gano waye yake kan gaskiya. Wannan rahibin mai karantar da mu wa'azi, mai karantar da mu faɗin Allah, ko kuwa wancan sahiri mai sihiri bokan sarki? Ya ɗauki dutse ya ce ya Allah, idan al'amarin malamin nan rahibi mai koyar da karatun addini mai wa'azi, in wani al'amarinsa shi ya fi soyuwa a gare ka fiye da al'amarin wancan mai sihirin, Allah ka sa wannan dutsen ya kashe wannan babban dabba don mutane su wuce. Ya jefa wannan dutse, dutse ya auka wannan dabba ta faɗi, kuwa ta mutu, mutane suka wuce. Tun daga nan sai ya gane cewa gaskiyar magana mai sihiri ɗan damfara ne, bai da komai sai da la'i. Wancan mai karantar da faɗin Allah da faɗin annabinsa, to wannan shi ke kan gaskiya. Saboda haka da ya tafi ya gaya ma wannan malami abin da ya faru gare shi a ranar, sai malami ya ce to lalle ka sani fa yau kai yaro matsayinka ma ya tunawa a wajen Allah. Lalle matsayinka ya tunawa, kuma lalle za a jarrabe ka da abubuwa iri-iri a matsayinka na wanda yanzu ya imani, ya kafirce, ya fandare, ya tawaye ga tsarin magulanci da mutan garinsa suke kai, domin su suna bautar sarki ne kawai, ba san Allah ba. Sarki ya sha makance su, ya kange su, ya hana su sanin ma Allah. Yace to amma idan an jarrabe ka da wasu abubuwa, to kada ka nuna ni kace ni na koya maka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba mu labarin cewa wannan matashi saurayi ya samu kansa cikin wahalhalu da tsanance-tsanance da takure-takure da kulakuci kala-kala da jarrabawa da fitintunu iri-iri. Amma Allah cikin ikonsa, Allah cikin ikonsa ya tabbatar da wannan matashi akan hanyarsa, bai kauce ba, bai tantare ba, bai bauta ba, bai saki hanya ba, bai bar gaskiya ba, domin Allah yana so ya tabbatar da shi, ya kuma tabbatar masa nasara akan addini. Har dai abin da ya faru ya faru, wanda duk kun san hadisin dogo ne, ya zama cewa ƙarshen al'amari sarki ya bi duk hanyar da zai bi wajen ganin ya dauke ran wannan matashi amma ya kasa dauran matashin na hannun Allah ba zai iya ba ko matashi ya zama alaka kai duk hanyar da zai bi da an halaka wannan yaro ya bi amma ba ai nasara ba a ƙarshe yaron da kansa Allah ya dashi basiran gaya wa sarki cewa ba za ka iya dauke raina ba kai dai ba za ka yi kashe ni ba amma in kana son ka ga mutuwa ta to ka tara duk mutanen garin ka duk mutanen garin nan ka tara su a wani wuri ka sa a kama na a daure ni a jikin bishiya ko jikin kututturen itace ka dauki kibiya daga cikin ainihin wato kibiyoyina ka sa a baka ka harba amma kafin ka harba ka ce da sunan ubangijin yaro bismillahi rabbil gulam ki bai fahimci hadarin da ke cikin wannan ba tunda basira ta toshe kafirci ba kyau bala'i ne don haka ya tara jama'a da ya tara jama'a yayi abin da wannan yaro yace masa yace bismillahi rabbil gulam ya harbi yaro kibiya ta sami yaro yaro dan take mutu to idan sarki ya bi duk matakan da zai bi ko mutan gari sun sani ya kasa kashe yaro amma yaro ya ce ga abin da sarki zai yi ya ce da sunan Allah ubangijin yaro in yi haka yaro zai mutu kuma yayi hakan yaro zai mutu to wane ne babba sarki ko ko ubangijin yaro kaga ubangijin yaro shine babba dan haka mutane kawai suka ce amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin yaro a shahidu anan shine Allah ta'ala ya bayyanar da da'awar wannan matashi ya bayyanar da da'awar wannan yaro ya kariya mulkin kama kariya da bakin mulkin da wannan azzalimin sarki yake yi domin yaro ya yi nasara ta hanyar mutuwa da'awar sa ta yi nasara ta bayyana ta hanyar mutuwarsa mutane duk gaba ɗaya suka ɗauka amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam suka yi ta kalmar shahada suna imani wanda sarkin ya ga cewa ashe hadari ya auka wa kansa da haka ya dauki mataki kuma na hana su da karfin tsiya daga sahanu ba yasa aka haka rami aka hura wuta yace duk wanda yake ganin ba zai bar wannan hanya ta yaro ba to ya fada cikin wutar haka mutane suke ta fadawa saboda sadaukar da rayuwarsu su da Allah su mutu suna da imani Allah ka dauki rayuwarka mu muna da imani wannan ne dalilin saukar da fadin Allah ta'ala قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق kama duk da irin wannan nasara da aka iya samu a cikin da'awa duk da irin wannan nasara da aka iya samu ta hanyar a shiga kauye ko a shiga wani gari a ji a wa'azi ga mutane da yawa sun bar bid'a sun koma sunna wannan dai har ila yau bai gamsar da mu ba na tabbata cewa nasaran nan da Allah ya mana alƙawari mun same ta duka har yanzu dai akwai sauran aiki to amma a maimakon haka ko kuma a ɗaya ɓangaren shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'ina tabbas wannan nasara da Allah ya alƙawarin ta ga mu'minai a cikin suratul Rum da suratul Ghafir da suratul Tauba da Saff da wasu masu ayoyin da bamu ishara da su ba su sun imani da haka sun yi itikadin haka sun dauki matakan kaiwa gare su kuma Allah ya tabbatar musu da waɗannan nasarori gaba ɗayan su a cikin duniya da kuma lahira a bangaren da'awa da mulki da tattalin arziki da yanayin zamantakewa da ilimi da jagorancin al'umma ya zamanto in kana neman tattalin arziki ne to nasu ne ake magana a kai in kana maganan tsarin mulki ne to su ne ake koyi da su in kana maganan ilimi ne sun daren ma kowa idan kana maganan wayewa ne wayewarsu na gaba da ta kowa idan kana maganan jagoranci ne kowa karkashin su yake idan kana maganar wani abu ne da ya shafi ƙarfi da izza da tabbatuwa a cikin kasa da bada umarni dole a bi ko an so ko ba a so ba da hanawa dole a hannu ko an so ko ba a so ba to su din nan dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne waɗanda ke gaba da kowa ba mamaki da wani yake cewa sahabbai ba a samu kamar su ba kuma lalle ba a samu irin su ba domin kuwa su ne rijalun halaka zamanu layatiyan nabi mislihim hanafat yaminuka ya zamanu fakafiri su ne mutanen da zamani ya yi rantsuwar cewa sai ya zo da irinsu amma kuma gashi ya kasa har ila har zuwa yau da haka ta ji kenan zamani ya kada rantsuwar shi kenan sai ya kafara dan ba za a sami kaman su ba ba yin irin su ba ba kuma za a sami irin su ba me yasa suka kai ga waɗannan abubuwa menene dalilin da yasa suka samu nasara ina jin wannan shine abin da ya kamata mu tambaye kawunan kamar yadda muka sani musibu dai sun da bai musulmi a yau kaskanci talauci wulaƙanci da rashin ilimi da ci baya duk sun zo sun addabi al'umma kuma waɗannan abubuwa suna dalilansu to haka nan ma nasaran da sahabbai suka samu akwai dalilai na samun nasara ba haka kawai ne nasara ta zo musu ba bal sun yaƙi dukkan wani abu da ka iya kawo tarnaƙi da barazana da matsala gare su sa'annan suka bi hanyoyi da matakai da ake bi a kai ga samun nasara daga Allah tabaraka wa ta'ala idan al'umma ta shantake ba ta bi waɗannan matakai ba to babu shakka ba za ta kai ga samun nasara ba sai ta zamanto ba a yi ba da ita in tana nan ba za a shawarce ta ba in ma ba ta nan za a yi hukunci ba za a jira ta ba kamar yadda wani yake cewa wa yuqdal amru hina tajibu taymun wa la yusta'maru ma huwa shuhudu wai ana yake al'amari idan kabilar taymu ba ta nan kuma in ba ta nan ba za a shawarce ta ba shikenan ita dai da kasancewanta da rashin ta tana nan ba ta nan duk a ɗaya ne a wajen mutane domin ba ta da kimar da za a saurare ta to haka wannan al'umma ta samu kanta a yau ai da mu in muna nan ba a shawartar mu in ba mu nan ba zai sa a jira mu ba kafin a yanke hukunci za a yi abin gaba gaba don mene saboda muna nesa da matakan samun nasara don wa musulmi ina ganin a wannan gabar babu laifi mu tambayi kawunanmu waɗanne ne ko kuwa wata hanya ne ake bi don a kai ga samun nasara a cikin addinin Allah ya Allah a rayuwa ko a tattalin arziki ko a mulki ko a tsarin gudanarwa ko a mu'amala ko a fagen da'awa ko makamancin wannan waɗannan hanyoyi ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka bi don ganin sun kai ga samun nasarar da Allah ta'ala ya mana alƙawarin ta hanyoyin dai suna da yawa amma manya-manyan su ko kuma ma a dunkule su gaba daya zuwa ga hanyoyi ko matakai guda goma matakin farko imani na gaskiya da da'a cikakkiya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗan uwa musulmi mu tambaye kawunan mu tsakani da Allah yaya imaninmu da Allah yaya da'armu ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu tambaye kanmu tsakaninmu da Allah anya imaninmu sahihi ne mai ƙarfi ne wanda ya dace da yadda alqur'ani da sunna ingantacciya bisa fahimtar magabata suka zo da shi ne shin imaninmu ba mu gurɓata shi da waɗansu abubuwa ba shin imaninmu bai samu rauni ba saboda abubuwan da muka jefa kanmu a ciki na kalle-kalle na tunane-tunane na ra'ayoyi da makamantansu mu ma'arifar da muke yi da saɓon Allah da aikata zunubi da yin abin da muka so bai san zuciya anya ba ta kawo cikas ga imaninmu shin imaninmu tabbatacce ne a zukatanmu wanda ke zaburar da mu zuwa ga sadaukar da rayuwarmu da lokacinmu da komai namu
don gane addinin Allah ya tabbata shin imanin mu irin imanin da Allah ta'ala yake yaba wa masu shine ya kamata mutum ya kawo nan idan haka ne to mu gode wa Allah in ko ba haka bane to mu nemi hanyoyi na gyara imanin mu awal ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani ran da aka ce imani bai kyautatu ba ba ingantacce bane ba sahihi bane sai kuma an kama kafar wala ai babu wani abu kuma da ya rige in ba imani to menene kuma kai ka zama jiki kawai ganga mara amfani ai ruhinka abin da yake bukata imaninka da kuma abin da imanin ke lazumtawa na ayyuka da da'a da katsewa da dagewa da cidewa da dogewa akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala yaya da'ar mu ga Allah muna wa Allah ta'a ta'a mutlaka muna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'a ta'a mutlaka ko ko dai maganar mu tafi aikin mu yawa ko ko dai da'awar da muke yi tafi hakikanin abin da ke faruwa tare da mu yawa shi dai Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari a cikin suratul nur sura ta 24 aya ta 55 ga waɗanda suka tabbatu akan imani suka yi ayyukan ba'a cewa zai ba su nasara zai tabbatar da su a doran ƙasa a matsayin shugabanni zai sa samu walwala da aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya zai ba su aminci a cikin addinin su sannan kuma zai taimake su ya bayyanar da su ya ba su nasara a wannan duniya da kuma lafira Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a Allah ta'ala ya ce kuma Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka aika suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai cewa lallai zai shugabantar da su a cikin ƙasa ya zama to su ne shugabanni masu fada aji masu cewa ayi masu cewa a bari masu jagorantar mutane masu jujuya tattalin arzikin al'umma masu gudanarwa a cikin mulkin al'umma kamar yadda ya shugabantar ya halifantar ya tabbatar da waɗanda suka kafin su waɗanda suka yi imani akan mulki a cikin ƙasa kuma zai tabbatar da su zai tabbatar musu da addinin su wanda shine ya yaddar musu da shi su aikata ko kuma su bi ya zaman to addinin musulunci shike cewa ayi ayi kuma a bari sabanin abin da muke gani a yau an kai gaba wasu suna kunyar su bayyanar da su musulmi ne saboda musulunci ya zama to tsohon yayi musulunci ya zama to dan ci baya musulunci ya zama to wanda bai da cewa a cikin al'umma har ma sai wanda yake da karfin imani wanda ya dage ya cije shine a wurin karatu na boko ko a wurin aikin gwamnati ko a cikin harkar siyasa ko a harkar kasuwanci zai ta bayyana cewa fa shi fa musulmi ne kashi 9-10 suna ma kunya suna jin nauyin su fito balo-balo su bayyana su musulmi kuma zai musanya mun tsoron da suke ciki da aminci abubuwa uku Allah ya masa alƙawari zai shugabantar da su a cikin ƙasa ya ba su mulki ya ba su jagoranci zai tabbatar musu da addinin da Allah ya yarda musu da shi ya zama shi ne shugaba shi ne madaukaki shi ke saman kowane addini shi ke ba da umarni da hannu abi tsaransa ake bi da komai nashi sannan zai ba su aminci su zamanto sun amintu daga tsoro sun amintu daga firgici da fargaba waɗannan abubuwa guda uku Allah gaba ɗaya sai ta allaka su da kuma abubuwa guda biyu ya abudunani la yushrikuna bi shay'a da sharadin za su bauta mani ko ba za su yi shirka da ni da komai ba ba za su haɗa hannu da wani abu ba a cikin bauta bautar Allah ta kunshi abubuwa biyu
abu na farko kadaita shi da bautar ya zama shi kadai za a yi ma bauta shi kadai za a bauta ba tare da hada shi da kowa ba ko da za a bauta mishi ba sai yadda yake so ko da za a yi wani abu da sunan bauta sai irin abin da ya shar'anta abu na biyu ya zama an yi bautar yadda yake so kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya koya matakan al'umma sai wannan to nasara na kusa da kofa amma idan ba ta yi ba to nasara na nesa da gari wannan yasa matakin farko na samun nasara a cikin addinin Allah a wannan duniya da kuma can kiyama to shine imani sahihi cikakke da kuma da'a cikakkiya da ayyuka na kwarai wadanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da su mataki na biyu basira da kyakkyawar fahimtar addini da kuma aiki da ilimin da ake koyo a cikin addini wannan da'awa da muke yi da'awa ta sunna kokarin gusar da bid'a da tsaida sunna na buƙatar basira a ciki tana buƙatar kyakkyawar fahimta tana buƙatar ilimi tana kuma buƙatar aiki da ilimi idan da manto kawai za mu ta kururuta cewa mu ahlus sunna ne ko mu yan izala ne ko mu yan salafiya ne ko mu yan kaza ne amma aikin mu daban maganar mu daban ko kuma surutun mu ya fi aikin mu ko kuma takawar mu na sabawa maganganun mu to anan gurin tabbas ba za mu kai ga samun nasara ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala dole ne kowannen mu ya tashi tsaye wajen neman ilimi ilimi na addini da ilimi na sana'a kowannen mu ya fahimci ilimin yadda ya zo cikin alqur'ani da sunna kamar yadda magabata na kwarai suka fahimce shi kuma ya aiki da abin da ya koya na ilimi kuma ya kira mutane zuwa ga wannan ilimi sannan ya hakuri akan abin da zai biyo baya na cutarwa a dalilin kiran da zai yi idan mutum ya yi wannan to ya samu basira idan mutum ya yi wannan ya yi wa addini kyakkyawar fahimta idan mutum ya yi wannan to ya kama hanyar neman ilimi mai amfani idan mutum ya yi wannan to ilimin da ya nema ya zama mai amfani a gare shi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul yusuf sura ta 12 aya ta 108 ya ce kul habihi sabili ad'u ila Allah ara basiratina ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin kace hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta wannan shine tafarki na ad'u ila Allah da nake kira mutane zuwa ga Allah ala basiratin bisa ilmi ay ala basiratin ay ala ilmin bima ad'u an-nasa ila Allah bisa ilmi na abinda nake kiran mutane zuwa ga Allah a kansa ba da yadda za a yi sunna ba tare da ilmi ba ba yadda za a guje bid'a ba tare da ilmi ba ba yadda za a yi ilmi ya albarka ba tare da aiki ba ba yadda za a yi aiki ya samu ba tare da ikhlasi ba ba yadda za a yi ikhlasi da aiki tabbata ba tare da kyakkyawan mu'amala ba dan Allah mutambi kaunan manya na tashoyin kanana kanana na girman manya mutane sun kiyaye wa malaman su haƙoƙin su sun san darajar masu ilimi a cikin su mutane sun san kimar shugabanni a cikin su mutane sun san kimar junan su a tsakanin su wannan abubuwa ne da ke nuna kalubale ko kuma ke nuna hadarin da al'ummar musulmi ahlus sunna ke ciki da kuma irin barazanar da za su fuskantar kansu a ciki a dalilin sakaci da neman basira da kyakkyawar fahimtar addini da kuma aiki irin wanda Allah ya yarda da shi mataki na uku ikhlasi yi dan Allah tsarkake zuciya tsarkake niyya komai a yi dan Allah wannan yana daga dalilai na samun nasara ranar da al'umma ta yi watsi da muhimmancin ikhlasi da zama za a yi abu ba don Allah ba sai don a burge wani ko don a bata ma wani rai ko don a mura nama wani ko don a takale wani ko don a tsokali fada to wallahi ba a yi don Allah ba kuma Allah baya son wannan ko me zai saka ya akai ba ba kuma zai karbi gwiwar mutum ba ballan tana ya ba mutum nasara cikin abin da yake wannan wa'azin da muke yi wallahi idan an shirya shi dan a bata ma wani rai ne ko a ci mutuncin wani ko a nuna wani da ya iya ba ko a kushe wani an yi aikin banza Allah baya so ba zai saka ba madadin haka ma sai dan musiba da bala'i akan kowa sa'an nan kuma a ƙarshe Allah ba zai bada nasara ba masallaci da kake zuwa dan Allah ne makaranta da kake zuwa dan Allah ne aikin da kake kana yi ne dan Allah shugabancin da kake dan Allah ne limancin ka dan Allah ne kasuwanci da kake yi dan Allah ne in dan Allah ne ana faran Allah ya amsa maka in dai ka dace da bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ko ba dan Allah bane Allah sai barka da wayanka fa abudullah mukhlishan lahu din ala lillahi din al-khalis lalle ne abotawa Allah ana masu tsarkake addini da Allah kai Allah yana karban addini ne kawai da akai ban shi duk abin da kai ba don Allah baka bata maka kanka lokaci ba hukuma zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana fadin cewa mutane uku ko farkon wadanda za a fara fawa a wuta wuta ta kalaci da su kansa a dalilin rashin yin aiki ne don Allah da malami makarantar Qur'ani alaranna da mujahidi mai kai kawo ya gogarmaya don taimakon addinin Allah da madaci mai kudi wadannan su ne farko wadanda za a furta cikin wuta wuta ta kalaci da su za a dauka alaranna a ranar kiyama a ce yaya kai mai kai ne aikin ka a duniya ilimin da Allah ya baka na Qur'ani mai kai da shi ya ce ya Allah na yi karatun Qur'ani na yi tilawa na yi wandare da shi na karantar da bayinka wannan karatun a ce to ka dai ne ba don Allah ba sai don a ce ka iya an kuma faɗi shi kenan da mujahidi wanda ya mutu kila a fagen fama a fagen daga a wajen yaƙi a wajen da'awa a wajen taimakon addinin Allah da shi shi ma a tsaye da shi ya ce me aikin ka yace ya Allah na taimaki addinin ka na nuna gwarzantaka da sadaukantaka na sai da raina na yi tabhiya domin ɗaukaka addinin ka ke ƙarya take ka dai faɗi kai ne don a ce kai a ce kai sadauki ne a ce kai gwarzo ne a ce kai jarumi ne to kuma an faɗi shi kenan sai ma baci kai ko mai kai da dukiyar da Allah ya baka ya ce Allah na ce da dukiyar nan don taimakon addininka na taimaka ma wane na ɗauki nauyin wane na fitar da zakka na yi kaza na yi kaza ta duk ƙarya kake yi ka yi ne kawai don a ce kai mai yawan bayuwa ne mai yawan kyauta ne mai sakin hannu ne to kuma an faɗi shi kenan ma'aiki sallah suna ce waɗannan su ne farkon waɗanda za a wurga su cikin wuta a ja su a wurga a wuta wuta ta kalaci da su Allah ya tsare mu me ya ja musu saboda ba su yi abin don Allah ba ba don Allah suka yi ba babu ikhlasi cikin ayyukansu idan ka nemi ilimi ba don Allah ba ka yi hasara ko ba ka samu taimakon Allah ba ko ba ka ga kamar kana cikin taimakon Allah wallahi shigo shigo ba zurfi ne amma ka istidradi ne kamun kazan kuku za a yi maka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wanda duk ya nemi ilimi amma ba ya nemi ilimin ne sai don Allah ba sai don kawai ya jawo hankalin mutane zuwa gare shi ko dai ya alhari da takama a cikin mutane a ce shi gwarzo ne gani ne malami ne ko kuma dan ya wawantar da jahilai ya batar da su ya ja hankalin su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin ba ma zai ji kamshin aljanna ba na kiyama kamshin aljanna ba zai ji ba mana ko da zai shiga aljanna bayan kila an mashi azaba in Allah ya so mai azaban to ya ji mishi wannan aibi dai da to dai daga cikin matsalar da zai samu aljanna ba zai ji kamshin ta ba in ko baka ji kamshin aljanna ba ta yi dukkan hasara ko ta samu domin kuwa aljanna nan ana jin kamshin tun daga tafiyan shekara 2000 gaske wani hadisin ya zo da 70 wani ya zo da 40 wani ya zo da 50 tun daga nan zaka ji kamshin aljanna to haka yana maka wannan to ya rage maka jin dadi ko da ka shiga aljanna duk mutumin da zai aiki da dan Allah ba to ya yi hasara idan mutum yayi da'awa yayi wa'azi ba dan Allah ba ko yayi karatu ba dan Allah ba yasa karatu yana yi dan kai wani ya jira shi ya baci ko kuma yayi kama wani ibada kamar yadda za ga ana cewa misali yanzu wai ai zikiri da rawa da dukan kirji domin makiya zikiri su jahaushi dan Allah ta wannan ko kuma ai taron maulidi ana surutu ana mangano a ce wai dan makiya manzo Allah jahaushi dan Allah ta wannan ko kuma kila a cikin izala a wani wa'azi mai zafi a ce kawai dan dai a kunyata wasu ko a tauzarta wasu ko a yi maganin wasu dan Allah an yi dan Allah to duk wanda aka yi in dai da dan Allah bane Allah ka baya shi kuma hasara ake kuma Allah da zai bada taimako ba Allah da zai kawo nasara ba Allah da zai sa ka fi karfin zuciyarka ba in dai kana yin abu ba dan shi ba da haka matakin neman taimakon Allah matakin samun taimako daga Allah samun nasara daga Allah na uku shine ikhlasi komai aidan Allah kama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka wa dhalika dinul qayyima mataki na hudu hakuri da tabbata akan addini da yin tsantsar da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yayin da muke ran Allah da kuma hadin kai a tsakanin musulmi inda muna son nasara inda muna son mu kai ga samun nasara a nan duniya da lahira to muna buƙatar hakuri aka ce mai hakuri yakan dafa dutse ya sharo mun shi ko da yake da ai dafa dutse amma ana nuna maka wai amfanin hakuri ne cewa za a ga ƙarshen abu inda kana da hakuri in aka ce hakuri yawa to ba a yi shi da yawa ba ko aka ce hakuri ya kare to ba a yi shi da yawa ba domin Allah bai ba bayansa wata kyauta mafi alkhairi da falala ba kamar hakuri saboda muhimmancin hakuri akwai ayoyi fiye da wato 100 wanda suke magana akan hakuri ko fiye da 70 wanda suke magana akan hakuri akwai hadisi fiye da 30 masu magana akan hakuri da falalan hakuri da amfanin hakuri da nau'in hakuri da yadda hakuri yake kai saboda matsayin hakuri cikin da'awa saboda matsayin hakuri ga mai son ya samu nasara a cikin addinin Allah al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala har littafi ya wallafa su kutub da guda akan hakuri da muhimmancin sa uddatu sabirina wa dhakhiratu shakirin Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin surata al-Imran sura ta 3 a Qur'ani aya ta 125 ya ce bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al-mala'ikati musawwimin lallai kan tabbas idan kun yi hakuri kuka kiyaye dokokin Allah kuma abokan gaba suka zo muku da gaggawa to ubangijin ku zai taimake ku da 5000 na mala'iku mala'iku 5000 masu alamomi daban-daban me yasa saboda hakuri me yasa saboda takawa me yasa saboda dagewa da cijewa da dogewa da kafewa akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala to amma fa idan mutane suka saba suka rarraba suka ga da kansu akan bin alqur'ani da sunna akan bin koyi ko bin abi akan bi da kuma koyi da magabata to ba za su samu wannan nasara da Allah ya alƙawari ba dole ne sai sun dinki sun zama sun tsaya madaurin ki daya sun yi hakuri da kananan bambance-bambance da ke tsakanin su dan na iya ganin za a dunkula hannu in za a miƙe daga sallah wanda gaba za a dunkula ba to sai ne ne wanda yace za a zauna zama hutu ne ce ba za a ba to sai ne ne wanda yace za a yi itikafi a masallatai uku wanda yace kowane masallacin juma'a za a yi to sai ne dan wannan sabanin sai duniya ta tashi ba a hada a cikin aqida ba a hada a kan tauhidi to sai ne wannan sabanin sabanin da manyan manyan mutane ma sun saba ba zai fada da juna ba ba su ce mu kowa kullu tas ba kai sai ka saba yanzu dole sai an kai da wannan an yi hakuri da juna an yi wa juna musamaha an yi wa juna karaici an mutunta juna an girmama juna an ba juna uzuri da hangari sa'annan haɗin kai zai samu sa'annan nasaran Allah za ta zo Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul anfal sura ta 8 aya ta 45 ya ce ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wa zkurullaha katiran la'allakum tuflihun a aya ta 46 yace wa ati'ullaha wa rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'a as-sabirin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya kuwa da suka iman idza laqitum fi'atan in kuka hadu da jama'a abokan gaba a wajen yaki fasbutu ku doge ku cirje kar ku gudu kar ku tsorata kar ku rawrawa nasara na gare ku da taimakon Allah wazkurullaha katiran kuma ku yi zikirin Allah dewa zikiri irin na sunna ku subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah da sauran nau'o'in zikiri wanda suka tabbata a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bisa yanayi da siffa da suka zo a cikin sunna wasbiru wazkurullaha katiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa domin ku samu babbar rabo Allah ce wa ati'ullaha kuma ku yi da'a ga Allah wa rasuluhu da manzon shi wala tanaza'u kuma kar ku jayayya a tsakaninku idan kun yi fatafshalu shikenan za ku raraba wata zahabarihuku kuma karfinku ya tafi idan ba ku da karfi kun zama yuyuyu tare yuyuyu sun tsaya a madaurin ki daya amma na shirme kun zama to kara wato kiyashi akan kara ba ku da wani daraja kuma ba ku da wata kima ba wanda zai tsorace ku ba wanda zai dafu mutane ne fatazhabarihukum Allah ta'ala ce wasbiru kuma ku yi hakuri akan din Allah ku yi hakuri akan din Allah don yi wa Allah da'a sai kai hakuri ku yi hakuri akan barin sabon Allah don ka ki saba wa Allah sai kai hakuri za ka ki saba wa Allah ku yi hakuri akan cutar wanda za ta same ku da zagi da suka da yakutan magana da kulafuci da zargi da sauransu duk ku yi hakuri akan waɗannan inna Allah ma'a sabirina lalle Allah yana tare da masu hakuri ashe kenan mataki ne babba dalili ne babba hanya ce babba ta samun nasara daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto mun zama masu hakuri mun tabbata akan addini mun tabbata akan tsantsar da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun yawaita zikirin Allah sannan kuma mun hada kanmu mun hakura da bambance-bambancen da ke tsakaninmu dalili na biyar ko kuma hanya ta biyar ta samun nasara daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ita ce taqwa da kiyaye al'amuran addini ayi addini kan jiki kan ƙarfi ba kasala ba gajiyawa in ba ka yi ba nauri ba yin ƙasa a gwiwa taqwa ta kunshi yin abin da Allah ya ce da barin abin da Allah ya hana intisalul awamiri wastinabun nawahi shine abin da ake kira taqwa in dai aka samu taqwa aka kiyaye dokokin Allah aka nisanci saba masa aka bi umarninsa gargadan iko to shikenan an samu taqwa hakanan in aka tabbatu akan al'amuran addini aka riƙe al'amuran addini da muhimmanci kan jiki kan ƙarfi in an taba ka kai hakuri in an ci mutuncinka kai hakuri amma an taba addinin Allah ba wasa ba sakaci ba hakuri ba bari domin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance nayi dan dai ka taba shi shi akan kanshi ba komai amma in ka taba addinin Allah to ba zai tsaya kuna ina wani yazo yace kullar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta baya ya rike shi yace ka bani nawa raban daga cikin dukiyar Allah har sai da yau manzon Allah shaida manzon Allah ya murmushi yace to sake ni mana ku je ku bashi daga dukiyar Allah me yasa manzon Allah ya wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda ba addinin Allah ba shine aka taba shi a matsayin shi na manzo na Allah dan adam matifici a cikin halittar Allah wanda Allah ya fi so wanda Allah bai halicci kamar sa ba kuma bai irin shi ba amma dai shine akan kansa ba addinin Allah ba sai da haka da aka ci kwallon sai ce to sake ni mana dukiyar Allah ko ku je ku bashi daga dukiyar Allah to amma kun tuna ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rago zul khuwaisara ya miƙe yace wannan rabo da aka yi ba don Allah aka yi ba wannan rabo da aka yi ba don Allah aka yi ba a wani wurin yace masa ya manzon Allah kai adalci a wurin wa taba manzon Allah taba ko addini addini dan in manzon Allah bai da adalci to kuma al'amari ya lalace in yace rabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don Allah ya bi yadda Allah yake so da ya taba addinin Allah don Allah ta'ala ya farkace manzon Allah daga wannan abubuwa ya ce ba yan fiku anil hawa in huwa illa wahyi yuha amma sai yace masa idil manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru ya yi murmushi ya dauki abin da sauki ya yi hukunci irin yadda ya yi a lokacin da aka ci kwalon shi aka shake wayar rigar shi aka ce ya bada daga dukiyar Allah irin wannan ya anan manzo Allah ran shi baci hankalin shi tashi idanun su jaja zur suka yi yace kur da kai idan ban yi adalci ba to wane ne kuma zai yi adalci idan ban yi adalci ba to wane ne zai yi adalci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba kansa hakuri yace Allah duk dan uwana Musa hakika an cutar da shi sama da haka sai sama Allah ta'ala ya ambaci mu'minai yace kar su zamanto daga cikin irin mutanen da suka ko kar zama kamar irin mutanen da suka cutar da Musa ya yar mamanu la takunu kal ladina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha ashe kenan idan an taba ka kai ko an taba mutuncin ka ko an taba mutuncin gidanku to kar hankalinka ya tashi ya wuce gona da iri ya wuce misali amma an taba addinin Allah kai lakwas kai kidu su ba kama da ba mutane ne ne ayo za ta yi martabar manzon Allah sai sama hankalinsa ya tashi a ci mutuncin addinin Allah ran sa ya dace a wulakanta Qur'ani zuciyar ta daga sunare dan kada ne cikin al'umma amma mutane ne za a taba mutuncin gidansu ko na sabar gidansu ko kabilar su ko ƴan uwan su ko makamancin wannan ko a taba shoyin sa ko malamin sa ko waliyin shi hankalin shi ta shi ya dauko baran dare da makami yace zai yaki wannan ba yana nufin cewa kana zaune za a taba masu addini kai shiru ba za ka mai da martani ta hanyar bayani in an taba mai addini ko aka sokai ko aka ci mutuncin wani malami na sunna kai bayani gamsashe ka kare shi ba da makami ba ka kare shi da bakinka ko da alƙalaminka ka kare shi da harshenka ko da alƙalaminka wannan yana daga cikin manhajin ahlus sunna ba a taba mai imani wanda ake manzatan imani da kyakkyawan aiki ba a taba mutanen kirki ba a taba malaman sunna sannan ai shiru a ce ba za a dauki wani mataki ba za a yi rubutu a bayyanar da gaskiya a kunyata ƙarya za a yi wa'azi a bayyanar da gaskiya a kunyata ƙarya duk wannan ana yi amma ba a kai ga hankali ya tashi rai ya daga zuciya ta daga ya zama za a yi fada ba bayan ko za a taba addinin Allah ba kalmi ba dole ne ka riƙe addinin Allah kan jiki kan ƙarfi in dai kana son taimako da nasarar Allah tabaraka wa ta'ala. shi yasa Allah ta'ala a cikin surata Ali Imran sura ta 3 kenan aya ta 76 yace bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqina wanda ya cika alƙawarinsa alƙawarinsa da Allah wani alƙawari ne aka yi da Allah za a bauta masa shi kadai za a kiyaye dokokinsa za a bar abin da ya hana za a tabbatar da hukunce-hukuncensa a ban kasa za a kiyaye duk martabar addini to wanda ya kiyaye ya cika wannan alƙawari to sai ya sani fa inna Allaha yuhibbul muttaqina lalle kam Allah yana son masu takawa masu kiyaye dokokinsa masu cika alƙawarinsa na addini masu jin abin da yake so masu tabbatuwa akan hanyarsa dalili ko mataki na shida na samun taimako da nasara shine ya zama to mutane na taimakon addinin Allah suna kuma riko da sabubba na samun taimakon kare zama an jankwabe dole ne a taimaki addinin Allah me kai dan taimakon addinin Allah ma za qaddamta li dinillah me kai wa addinin Allah me ne kai wa addinin Allah ka tambi kanka kai yaro ne ko babba tsoho ko matashi mace ko namiji mawadaci ko talaka mai ilimi ko mara ilimi mai karfi ko mai rauni me kai wa addinin Allah me kai dan ka taimaki addinin Allah da lokacinka ko da karfinka da dukiyanka ko da rayuwanka me kai dan ka taimaki addinin Allah da iliminka me kai dan ka taimaki addinin Allah da mulkinka me kai dan ka taimaki addinin Allah da dukiyarka me kai dan ka taimaki addinin Allah da fasaharka ta magana dashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a cikin alqur'ani mai girma ya ayyuha alladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ya kuma suka imani in kun taimaki addinin Allah in kun taimaki Allah taimakon Allah na cikin mene taimakon addinin shi taimakon manzon shi taimakon alqur'ani da sunna taimakon mabiya addinin Allah da gaskiya taimakon bayin Allah salihai masu riko da alqur'ani da sunna taimakon masoyan Allah da masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya wannan shine taimakon addinin Allah kuma shine taimakon Allah din in tansurullaha idan kun taimaki Allah yansurkum shima ne taimake ku wai yusabbit aqdamakum kuma ya tabbatar da kafafuwanku dugadugunku akan addinin Allah kamar da yazo a cikin suratu Muhammad sura ta 47 aya ta 7 haka nan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul hajj sura ta 22 aya ta 40 yace wala yansurunna Allah man yansuru wala yansurunna Allah man yansuru lalle Allah zai taimaki wanda ya taimake shi ashe kenan idan mun taimaki addinin Allah to taimakon Allah na tare da mu idan mun taimaki masu bin Allah taimakon Allah na tare da mu idan mun taimaki riko da alqur'ani da sunna to taimakon Allah na tare da mu amma ba dole ne mu riko da sabubba mu riko da dalilai da za su kawo mana taimakon Allah lalle ne wannan domin haiba shi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul nisa sura ta 4 aya ta 104 yana cewa wala ta'inu fi tiga'il qawm in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun Allah ta'ala ya ce wala ta'inu fi tiga'il qawm kada kuma ku gajiya ku yi sanya wajen neman su wadancan mutane abokan gabanku a wajen yaki da aka jefa jin fama kar ku yi sanya kar ku yi sanya ku ci gaba ku dage da karsashi da komai domin ta kunu ta'lamuna in kun kasance kuna jin radadi da zuji na ciwo na miki na rauni da aka yi muku na sara da suka na taka tsaya da sauransu fa inna huwa alama kama ta'lamun su ma suna jin wannan radadin da zakin kamar da kuke ji bambancin ku kawai da su shine watarjuna min Allahi ma la yarjun ko abinda kuke kauna da fata a wajen Allah su ba irin suke kauna da fata ba su tunanin su kawai la duniya me za samu ku ko kuna neman lahira ne amma in duniyar ta samu adalin lahira babu laifi to mu tambayi ta wannan yan uwa yaya taimakon mu da addinin Allah ana wa'azi kana zuwa ana karatun masallaci tsakanin magariba zuwa isha kana zuwa kana daukar littafi ka je makaranta abinda kake na sana'a kana taimakon addinin Allah da shi, aikin da kake wa hukuma ko kamfani ne zaman kanshi kana taimakon addinin Allah da dan abinda kake samu na albashi, mulkin ka kana taimakon addinin Allah ta hanyar sa ilimin ka kana taimakon addinin Allah ta wannan hanyar, matashi mai kuruciya ka cinye lokacin ka wajen kallon fina-finai ne da yin kwallo da sunuka ko ko wajen taimakon addinin Allah da zama sojan musulunci. Mata a gida, kuna kulle zoko, kuna sai da gishiri da kanwa, abinda kuke tarawa ne kuke yi da shi, kuna cirewa daga ciki ko mai tsantsan shi ku aiko da shi masallaci ko makaranta da taimaki addinin Allah. Malam mai ilimi, kana amfani da iliminka ka karantar da al'umma ko ku baka yi, kana kokarin bayyana da martaban addini, ka rugurguza bid'a ka kawo wa sunna martaba da cigaba ko baka yi, duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu taimake mu tambaye kawuna mu yan uwa. In mun taimaki addinin Allah to Allah zai taimake mu, idan mun taimaki bayan Allah Allah zai taimake mu, idan ba mu yi haka ba kuwa taimakon Allah zai zama yana nuna mu. Mataki na bakwai na samun nasara shine daukar matakin gyara gurgurdan iko. Kada wani ya ce sai ya kai matsayin kaza da in gyara, kada wani ya ce bai da kaza da haka ba zai iya kawo canji ba, a matakin da kake a inda kake gurgurdan halin da ka samu kanka wani kokari kai, ba sai da babban kudi ke bada kudi don taimako addinin Allah ba, ba sai da babban malami ke karantar da mutane ko yi amfani da ilimi don taimako addinin Allah ba, ba sai mai karfin gaske ne yake taimakon addinin Allah da karfin shi ba, ba sai babban mai mulki ne yake taimakon addinin Allah da mulkin sa ba. A matakin da kake akan kanka da gidanka iyalanka da ƴaƴanka da makwabtanka da unguwarku, menene kai wani gana ka kawo anan, ko ko sai dai kallon shugaban kasa, ko sai kallon laifin gwamna, ko sai kallon laifin shugaban karamar hukuma, amma kai ga matsala a gidanka dubu-dubu, ga kai kanka ma matsala ne. To wani kokari kai na gyara akan kanka, matakin gyara na daga cikin dalilai na samun nasara daga wajen Allah. Domin ko Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul hajj din nan dai sura ta 22 aya ta 41 ce mana yake yi, alladina yamakkanahum fil ardi aqamu salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Yana bayani akan mu'minai na gari wanda suke mutanen kirki masu san Allah da manzon Allah masu yin da'a ga Allah da manzon shi, yaya yanayin su yake in an ba su shugabanci a ban kasa. Allah ta allabina in makkannahum fil ardi, wanda idan muka ba su shugabanci da jagoranci da tabbatuwa a doren kasa, aqamu salata za su tsaya da sallah, wa atawuz zakata su ba da zakka, wa amaru bil ma'ruf su umarni da kyakkyawa, wa nahaw anil munkar su hani da mummuna. Allah ce walillahi aqibatul umur, kuma karshen al'amura gaba daya masu kyau da ma mara kyau duk da zuwa ga Allah ne. Allah shi ya san komai, shi kuma zai hukunci yadda yake yadda abin ya kasance. Ashe kenan ana so a ga kyakkyawan sakamako, al'amari ne kyau, to shikenan sai a dauki wannan matakin. Ko ba ku zama shugabanni ba, ko ba ku da mulki a hannu, a same ku kuna sallah a kan lokacin ta bisa dokoki da shartanta, a same ku kuna ba da zakka, a same ku kuna da'awa, kuna umarni da kyakkyawa, kuna yin da mummuna, to kun kama hanyar samun nasara. Domin Allah ya ce dama siffa ce ta waɗanda aka ba mulki su haka. In kenan kuna so mulki ya tabbata ku samai, to ku ɗauki wannan matakin. In kuna so nasara ta zo, to ku ɗauki wannan matakin. Kenan ɗaukar matakin gyara gurgurdan iko na daga matakai da kuma hanyoyin samun nasara. Mataki na takwas, samun aminci a zuci, sika yarda da amintuwa da al'amarin Allah da kuma gaskata alƙawarin shi da itikadi da jin cewa a sakankance tabbas alƙawarin Allah gaskiya ne kuma zai tabbata. Wannan na daga cikin sirri na samun nasara a nan duniya. In ba ka da yaƙini, in ba ka da fika, in ba ka da tabbas a zuciyarka cewa abin da kake kai haka ne kuma alƙawarin Allah gaskiya ne kuma zai tabbata kuma zai zo ko majima ko mudubi ko kana duniya ko bayan ka mutu in baka samu wannan a zuciyarka ba ka samu nasara sai sai Allah ta'ala a cikin surat al-Ahzab ya ba mu labarin nau'o'in mutane biyu da munafikai da mu'minai a cikin surat al-Ahzab sura 32 aya ta 12 Allah sai ya ba mu labarin munafikai wadanda ba su da fika ba su da tawakkali ba su yadda da alƙawarin Allah ba ba su yadda da cewa Allah zai taimake su ba sai abinda suke cewa shine ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ba komai ne abinda Allah da manzo Allah sai mana alƙawari ba face kawai rudi rudin da akai sai da cewa akwai alƙawarin Allah tabbatacce ne zai zo amma a bangare ɗaya kuma a aya ta 22 a dai wannan sura ta al-Ahzab sura 33 sai Allah ya ba labarin mu'minai ɗabi'arsu Allah ta'ala ce wala mara al-mu'minin al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahu illa imanan wa taslima Allah ce wala mara al-mu'minin al-ahzaba amma a yayin da su mu'mine sai ga rundunan kafirai mayaka sun zo don su yaki mu'minai kawai abin da suka ce qalu cewa sai hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan dama shine abin da Allah da manzo Allah suke mana alƙawari cewa za a zo kuma za mu nasara za mu karkashe wasu kuma daga cikin mu za su mutu shahada wa sadaqa Allah wa rasuluhu hakika Allah da manzon shi sun yi gaskiya cikin abin da suka tabbatar mana da shi na alƙawari wa ma zadahum ganin wannan runduna na yakin bai kare da komai ba illa imanan wa taslima face karin imani da kuma sakankancewa da sallama wa al'amarin Allah ashe kenan idan muna son nasara in muna son daukaka in muna son tabbata a doran kasa idan muna son mu ci riba in muna son mu ganintu in muna son mu rinjaye abokan gaba to dole ne sai mun amintu da kuma yarda da al'amarin Allah da gaskata alƙawarin sa da sakankancewa cewa alƙawarin tabbatacce ne zai zo gare mu ko yanzu ko nan gaba mataki na tara addu'ar neman nasara addu'ar neman Allah ya taimake mu musamman ma a lokacin da muka samu kanmu a hali na ana zaluntar mu kuma da yin tawakkali ga Allah da neman taimakon Allah da yin jihad dan daukaka addinin Allah da dukkan abin da ake jihadi da shi harshe alƙalami makami duk abin da ake wa Allah jihadi da shi to duk ya zama to mun yi jihadi da wannan ko mun yi da'awa umarni ne kyakkyawa da hali da mummuna to ne Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul hajj sura ta 22 ayat 39 ya ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulmu wa inna allaha ala nasrihim laqadir tabbas ana sanar da cewa wanda ake yakan su ake karkashe su lalle kam an zalunce su ne kuma lalle Allah mai iko ne akan ya taimake su su ne ne wadannan a aya ta 40 Allah ya bani labarin su ne wadanda aka fitar da su daga garuruwan su bisa zalunci dan kawai sun ce Allah shine ubangijin su to sai ta tawakkali ga Allah sun kai kukan su zuwa ga Allah ta'ala Allah mai jin kukan bawa ba su yana ba tunda lokacin da zalunci da aka yi musu to sun ga wa Allah irin zaluncin da aka yi musu da irin halin kaka na kai da suke ciki ba su kafa a guwa ba sun yi jihadi ba su kasa a guwa ba sun nemi taimakon Allah kuma sun yi da'awa ta hanyar umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna abu na goma yin tattali da kintsi da shiri da tanadi domin yin jihadi wannan shirin da tanadin na daga cikin dalilai da kuma matakai na samun nasara a wajen Allah Allah tabaraka wa ta'ala cikin surat al-anfal sura ta 8 aya ta 60 ya ce wa aiddu lahum masatatun min quwwa wa min ribatil khayl turibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuna hum Allahu ya'lamukum Allah ta'ala kuma ku musu tanadi da kinci da shiri da tattali na dukkan abin da kuke da iko na karfi na daga barga barga na dabbobi na dawakai saboda lokacin da aka saukar da wannan aya babu wanda hanya wata hanya ko wani mataki na samun karfi da tattali da yaki kamar dawakai wannan dawakan daidai suke da bababai a yau daidai suke da bababai da jiragen yaki jet jet na yaki da dindigogi din na irin AK-47 din nan da sauransu sun yi daidai da wannan a wancan lokaci shine kwatankwacin abin da muke ji muke gani yau da sa atomic bomb da sauransu duk irin tanadi da tattali da kinci da shiri da musulmi za su yi tawajibi musu yadda Allah ya umarce su da sallah haka ya umarce su da shiri tattali da kinci da tanadi yadda Allah ya umarce su da bada zakka ya umarce su da azumi ya umarce su da biyayya ga iyaye ya umarce su kyauta a makwabta haka kuma fa ya umarce su da yin tattali da kinci da shiri da tanadi za a wannan shiri ba da auka mu wani ba amma sai don abubuwa biyu na farko domin mukawama da duk wata barazana da za ta zo a dalilin kokarin yaɗa da'awa na biyu domin kare kai a yayin da aka kawo mutum farmaki a gida kenan gida da waje duka dan a ci nasara ana buƙatar tanadi da kinci da shiri da tattali amma babban shiri da kinci shine imani da tsoron Allah da tarbiya da kyakkyawar mu'amala da yawaita da'a da tsaida farilla da ƙarin nafil fili sa'annan kuma da duk abin da ake bukata na motsa jiki da kuma amfani da shi wajen kai farmaki a duk lokacin da bukarka ta taso kada sa musulmi cikin kasala ba sa motsa jiki ba sa training ba sa kawai kar a sa musulmi a cikin yanayi na da su mallaki komai ba yanzu haka ana masallaci akwai wanda wukan yanka maka zaki a gidansa ba kuma ga Allah ya umarce da ya tattali da kitse tanabi kaza ma in za ta kasa sai an je makwabta a samu kudin wuka to wannan na nuna sakaci kuma yana nuna ba a dauki mataki na samun nasara a wajen Allah ta'ala ba yan uwa musulmi waɗannan sune matakai kuma sune dalilai kuma hanyoyi guda goma na samun nasara a cikin addinin Allah babu shakka kamar yadda muka ambata nasara dai a addinin Allah tabaraka wa ta'ala tana da dalilai nasara tana da dalilai ba yadda za a yi a same ta kuma idan ba a yi abin da ya dace ba matukar ba a dauki matakai ba matukar ba a bi hanyoyin ba to nasara dai kan ba za a kai ga samun ta ba ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da nasara ya azurta mu da ɗaukaka da tabbatuwa a cikin ƙasa Allah ya tabbatar da mu ya dogar da mu ya dagar da mu akan addininsa ya tabbatar da mu bisa riko da alqur'ani da sunna kamar yadda magabata na ƙwarai suka fahimta kafin in dakata na ambata tun a farko cewa yau din nan muna daren litinin 8 ga watan al-muharram hijira na 1430 wannan ke nuna cewa gobe litini idan Allah ya kai mu zai zama ranar 9 ga wata jibi 30 kuma 10 ga wata to kamar yadda muka sani dukan mu yana daga abin da ake so a yi a wannan wata azumi a ranar 9 da kuma 10 ga wannan wata mai albarka watan al-muharram ba kawai azumin 9 da 10 ga wata ba mutum ma zai iya yin azumi a kowace rana a cikin watan domin kuwa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu azumi mafi falala ko kuma azumi mafi falala bayan azumin ramadana shine azumin da za a yi a watan Allah al-Muharram wannan azumin sai jama'an yi itlaqi sai ba tare da kayyadewa ba kenan za ka yi azumi ko da ma ba tara da 10 ga wannan watan ba to amma musamman kuma ana so a yi azumin tara da 10 ga wannan watan azumin 10 ga wata hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da shi yace ina fatan Allah ya kankare mu wanda yayin shi jibin shekara daya ashe kenan akwai falala da yawan gaske azumin 9 ga wata kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi niyyar in Allah ya raya shi shekara ta gaba daga ran da yayin wannan maganar zai yi azumin 9 kamar yadda zai yi na 10 ga wata wato na ashuran kenan domin ya saba wa yahudu wanda suke keɓe kai 10 ga wata da azumi din in ba suna yi a halin yanzu to sai dai a yayin da muke fadakarwa da kuma kwadaitarwa akan yin wannan azumi to wajibi ne kuma in tsawatar da mu daga dabi'o'i guda biyu muna na waɗanda babu ruwan su da addinin musulunci babu ruwan addinin musulunci da su dabi'ar farko ta zai dabi'a ta biyu sharri da muni ita ce dabi'ar nan na nuna bakin ciki a ranar 10 ga wata da marin fuska da cisgan gashi da yaga tufafi da jasha ta jini a jiki ko kuma yi wa jini jiki rauni da yawo a titi ana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai duk da sunan tunawa da ranar da sayyidina al-Husaini dan Ali dan Abi Talib radiyallahu anhuma wa ardahuma yayi shahada a wurin da ake kira Karbala a cikin wato Kufa wannan dabi'a wanda ɗan shi'a suke yi mummunar dabi'a ce kuma zindikanci ne ba ta da alaka da musulunci kwata kwata wanda suka fara wannan zindikai ne ba musulmi ba wanda kawai suka yi riga ne ko suke fakewa da sunan musulunci suna zagan kasa ga musulunci suna barna a cikin musulunci wato zindikai kenan wanda asali da imani suka yi ba musulmi bane da gaske ba su suka fara wannan kuma daga baya aka samu jahilai masu da'awar su wai suna son masoya ko su masoya ne na mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kama irin wannan dabi'a ta banza ga dai azabtar da kai wanda irin wannan aiki ne na mutanen jahiliya ayyoyoyi ai ihu a yaga riga a keta zani a zubar da hijabi a cinkake mu ko a yankake mu ko makamancin wannan sannan kuma aka hada daga baya ma da fita kan titi da sunan ko muzahara ko makamancin wannan ana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman Abubakar da Umar da Uthman da Muawiya da Yazid da Muawiya ana zagin Aisha har ma a daura wa kariya namijin kare sarka ana duka ana tabimara ke indo mana ana zagin zuriyar Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya da lahira wanda manzon Allah yake so gaba daya a cikin matansa har ma ana da'awar Allah ta'ala zai kona al'aurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wuta saboda ya sadu da Aisha karuwa wannan musiba ce babba muna roƙon Allah ya tsare mu ya shirye da masu yin ta zuwa ga abin da yake daidai barna ta biyu ita ce barnar da waɗanda asali makiya mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kago wato nawasu masu kin ahalin baiti su suka fara nan wai da sai ga ɗan shi'a da sauran zindikai sun kirkiro wannan bid'a da musiba da zindikanci na zagin sahabbai da marin fuska da maida ranar Ashura a matsayin ranar zaman makoki to yayin suka ce su ko bari su maida martani ta hanyar kirkiro maganganu su dangana ga manzon Allah su ce wai wannan abu ne mai kyau sai suka kirkiro hadisan ƙarya suka ce wai ana so a yalwata wa iyali a yi cika ciki saboda haka a ranar za a yi abinci mai daɗi a ci abinci a yi kat wanda ma bai ci abinci ya koshi baran kyama zai tashi da yunwa saboda ƙarya da dandana ƙarya sa'annan kuma a ce wai za a yi ma ya ado kaga mata ma da agwagi da kaji suna da su ba za su yanka da sallah ƙarama ko babba ba sai ran cika ciki sallan mata wannan sharri ne bid'a ce bai da alaka da addinin musulunci kwata-kwata ba ruwan Allah da manzon Allah da wannan bala'in sa'annan kuma a da waɗansu ɗabi'u na banza ma da ake yi a shiga gidajen mutane ko sallama babu a debo ruwa da dare a gidaje bakwai rijiya bakwai a zuba aboki ta a shawo maganin mutuwa ko maganin rashin lafiya duk kariya ne ba wani dalili a sa tozali ko a zura gariya allura ko makamancin wannan don waɗannan bid'o'i ne waɗanda ba anzalallahu biha min sultani yin abinda in shi'a suke yi sharri ne barna ne zindikanci ne bai da alaka da addini abinda waɗannan kuma suke yi masu yin cika ciki masu cin abinci lafiyayye wasu masu yanka kamar yadda ake yanka dabbar layya wannan shi kuma bid'a ne bai da alaka da addini shi ma alama ce ta jahilci da mutane suke ciki abin takeici da bakin ciki har da waɗanda ma suke da'awar su ahlus sunna ne ko yan izala ne sai ga wasu suna wannan abu a gidajensu ko matan suna yi suna kallon su mun ce babu dalili akan wannan saboda haka duka bangarorin guda biyu barna suke yi ko kuskure ne ko ganganci ne amma dai barna ce kuma wajibi ne musulmi ya nisantar da kansa daga wannan ya nisantar da duk wanda yake da iko a kansa daga irin waɗannan ɗabi'u din ina roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yin azumin tasu'a da ashura wato gobe da jibi kenan ya kuma ƙara nisanta mu ya mana katangan ƙarfe tsakanin mu waɗannan bid'o'i da ake yi na cika ciki ko kuma bid'ar da ƴan shi'a suke yi da zagin sahabbai da yin zaman makoki ko makamancin wannan a wannan rana ina ganin dai a yanzu ban tsaraita ba amma kuma ban takaita ba tunda na yi awa ɗaya da rabi da minti ɗaya ina ganin ya kamata in dakata ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya sa mu dace abubuwan na faɗi daidai daga Allah ne ina roƙon Allah ya ba mu ladan wanda na kuskure daga gare ni ne ina roƙon Allah ya yafe mani kuma ya ba mu ikon gane kurakuren don mu gyara ina godiya ta musamman ga kwamitin wannan masallaci da kuma dai kwamitin shirya wa'azuka na ƙungiyar izalatu bid'a wa iqamatu sunna da ke wannan babban gari na Shika a bisa ganin dacewar a gayyato ni domin in zo in amfanar da kawunanmu da junanmu da wani abu daga cikin abin da Allah ya sanar da ni Allah ta'ala ya ba mu ladan ya tara mu a cikin gidan aljanna kamar da tara mu a wannan masallaci kuma Allah ya ba mu ikon tabbatuwa akan addini mu rayu cikin musulunci mu tuna da imani sannan kuma ba laifi in ambaci malam Haruna Izza saboda gaskiya yana da naciya yana da macin tsaya yayi ta damuna da waya ya zo ya ce sai na zo haka ya ta matsa man da har dai ban shirya ba na dai zabi in zo din kuma Allah ya ba mu ikon zuwa din dan ta yi shekara daya yana ta damuna na ce mishi ni shi ka ya zama gari na ba ni bukata in zo wa'azi na yi wa'azi a shika musamman ga mata ina din ya fito 20 to ai na zama dan shika kuma ko da ban da mata daga shika dai na zama dan shika amma shi yana da naci ne in ya nace sai an zo to wannan dai ina ganin abu ne da ya kamata a ƙarfafa gwiwa kuma Allah ya yarda mana irin su ya sa kuma duk mu dace da yi don Allah tabaraka wataala wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa
rahmatullahi wa barakatuh kuma ga akwai kamboyi masu matukar muhimmanci ba za mu ansa duka ba wannan yake ba an tambaye ni ba ba ta da alaka da wannan karatu ne kuma mun riga mun yi wannan gurin mai tambayar ko kuma lai na tambaya wajen Allah ya zabi guje mu riya wajen samun nasara a dawa ta
manyan hanyoyin gujewa riya sune kamar haka na farko tun lokacin da mutum zai yi abu ya tuna da ladan da Allah ya tayar ma wanda ya yi aiki don shi ya kuma tuna da azabar da Allah ya tayar ma wanda ya aiki ba don shi ba abu na biyu kada ya kuskura ya yi wani abu fiye da ɗabi'arsa ya yi abu bisa yadda ɗabi'arsa take don da zaran ya ce sai ya wuce yadda ɗabi'arsa take to akwai ya auka cikin riya abu na uku ya rika tuna munin riya da aibin riya da lalacin riya ya rika tunanin yanzu inda shi ne aka yi abu ba don shi ba wato za shi ne za a yi ma abu kuma ya zama an yi don wata manufa ba don abin da yake tunani ba ko abin da ya kamata a yi don hakan ba yaya zai ji abu na hudu ya zance addu'a roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi da ikhlasi ya nisantar da shi da gariya abu na biyar ya rika tuna gwagwarmayan magabata da yadda suka yi ikhlasi da kuma irin sakamakon da Allah ya musu tun a nan duniya da kuma irin abin da ya musu alkawari a lahira abu na shida ya zance zikirin Allah duk abin da zai yi ya kiyaye duk da aka ce a yi misali kamar abin da za a yi bismillah ya fara da bismillah abin da za a yi handala ya handala in ya gama da sauransu waɗannan na taimakawa mutum ya zama ya yaƙi shaitan ya kuma lazumci yin abu don Allah tabaraka wa ta'ala ya nisanci yin riya kada ya zama ya bada muhimmanci ga ayyukan zahiri aikin da ke zuciya zama shi ba muhimmanci wannan na taimakawa mutum ya san ciriya domin an kada da muhimmanci ga ayyukan zahiri wanda mutane za su gani to anan ne riya take shigowa in ko kada da muhimmanci ga ayyukan batini ba wanda ya san ba kana yi sallah za ka yi ka zo masallaci cikin dare ba wanda ya san kana yi ko kai a daki kai kadai da murya sasatacciya ba wanda ya san kana yi wannan ya fi kawo maka ikhlasi fiye da zama kana yi yadda za a ji kuma ka tara ba wasu na wucewa kaji sun yi jaran murya sai ka kaka da murya domin ka burge su ko san kana nan ko maka nan to wannan dai yana daga cikin hanyoyi da malamai suka iya ganowa daga cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma irin firan magabata wadanda ke taimakawa bawa wajen nisan kariya da kuma tabbatuwa akan ikhlasi wallahi ta'ala a'la wa a'lam
mai tambaya ga malamin yana tambaya ne wakili ke da wakili ke da tsatsa wane ne ya kamata in ba kuma kin malami na haifeta ya tantancin ba dan uwa na yi wani tun wannan ya tawo bayan dan uwan na wani dan kalaka ta
idan kana da ya wajibinka shine ka bi wasiya ko nasihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aure da yarka maiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu aw tarwayar fa ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid aw tarwayar wa fasadun kabir idan wanda kuka yadda da addinin shi da halayensa ya nemi yanku da aure to ku aure mishi idan ba ku haka ba to fitina ce mai yawa za ta bayyana a ban kafa da kuma barna mai girma ko barna babba ashe kenan farkon abin da zaka duba addinin sa yana da aqida kyakkyawa ko bai da ita duk wanda bai da aqida kyakkyawa karka bashi aka in ka bashi ka kai ta ga malakaran kiyama Allah zai tambaye ka dama da kace kenan kaidar ya yarzina amanu ku anfusakum wa ahlikum narada dole da mai addini mai aqida kyakkyawa babu ruwanka da cewa dangi ne to yana da gaskin kurakuran da ake yi wai dan uwanta ne kar a rada zumunci to kuma dan shi ne ko dan talaka ta ne ko dan bid'a ne bayananniya to ka ce saboda zumunci zumunci ne ina ruwan Allah zumuncin ka in ka ba wanda bai da aqida ka tuci yarka kuma ka je ba kanka cikin musiba lalle kam ka sani Allah zai tambaye ka ranar kiyama saboda addini ake duba addini kuma na cikin aqida da fahimtar addini abu na biyu halaye kyawun hali wanda bai da kyakkyawan hali ko shi ne babban malamin garin nan karka bashi aika dan da duka sharadin a bashi aya ba yana da sakin mata yana yawan dokan mata yana cin mutuncin mata bai kula da haƙƙin mata karka bashi aika ko lawayen shi ko man wa'azin shi ko man ilimin shi ko yana tafiya alifun ba'un na zubowa daga bakin shi domin ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama فاطمه بنت قيس رضي الله عنها وارضاها تاتن da yashi shawara ko kuma wani umarni zai mata dangane da aure a lokacin da Muawiya dan Abu Sufyan da kuma Abu Jahm suka neme ta aure manzo Allah sai zama ce shi dai Muawiya talaka ne dai da abin da zai ciyar da kima bai daukan nan yinki ba shi kuma Abu Jahm ko dai kina da hali amma yana dukan mata yace amma dai ga Usama dan zai riki aure shi mana sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana ta aure ɗaya daga cikin su mai yasa sadadda wannan abu da ya fadi game da su dukkan su abu ne wanda suke kawo matsala a aure wanda bai da halin ciyar da iyali ya akwai matsala wanda ke dukan mata ya akwai matsala ashe kenan dabi'a da hali kuma wannan ba sahabbai ne manyan mutane wanda sun fini sun fika duk tsoron Allah ka Muawiya ya fika duk tsoron Allah ka duk gaskiyanka duk soyayyanka da Allah Muawiya ya fika Abu Jahm ya fika amma aka faɗa game da su da mai tama faɗa mata bindin kasa ai da irin matan mu ne yanzu bane sai da aka tawo mata ba ta irin tasu can kenan dabi'u ta wannan hali ba daga abubuwan da ake duba abu na uku shine yana da halin yin auren da rike auren ko da malamin islamiya ne amma dai da chest dai da as dai da fus dai da komai ne da zai nemi abin da ci da iyalin wallahi ba ta rabana atina matan abinci kuma ko da aya za a yi in ba dawa za a fada dawa ba kuma ba a dawo ba ashe kana ana bukatar abin da za a ci idan to aka ramaka Allah ne shi ustadu ne amma ya ke zinaa yana koyarwa islamiya guda 10 a wannan unguwar da kuma unguwar kaza da gari kaza kullum amma da shi albashin shi dai a watan duka wasu fi sabin Allah yake wasu naira 500 wasu 1000 a karshe dai zai tara ma 5000 zai ci zai ci da mace ko bai da aiki kwata-kwata a duniya sai wannan baya noma baya ci baya kada gobe daukan kankare dai sai aikin gwamnati dai na ainihin wato ko ta shabi zuwa yayi a kamasho a biya shi haka kawai yake dai islamiya ina ka fito islamiya ina zaka islamiya amma dai a wata dai ya tara 4000 na dai mun buruki dai sai duk wani da abu da yi shi dai kawai da ya tara da islamiya ta karshe al'amari da 4000 ga mace taleliya ya ce kuma kun ka ce mai dama ɗarka saboda amukan Allah ne shi ne koyar da ita sai mace sana'a ko fuskare ya fara daga nan sai a auren karancin sana'ar ba shi ne ba komai kankantanta komai kashinta in Allah ya sa albarka shi kin amma a zauna ba abin wasu sabubba na nema ana zauna jangom jabas kawai a'a wannan ba karantawar sunna bane ba ta daga cikin abubuwan da sunna ta karantar ba dabi'a ce ta kirki ba kenan ka ga an yi zama addini kyakkyawar aqida kenan ko fahimtar addini sosai tauhidi ingantacce nagartacce ya zama to yana da kyakkyawar dabi'a ya zama yana dan abin da yake yi na sana'a komai kankantansa komai kankantansa to shikenan ka bashi aka babu ranka kuma da wani abu karka ce sai yana da mota ko gida ko sai ya digire digirgir karka ce sai yana da babban shago a kasuwa karka ce sai kansila ne a siyasa ba abin da ya dame ka da wannan sau da haka wannan shine wanda zaka ba yanka idan kana da kani kowa zaka iya bashi dama ya jagoranci ya dubunci al'amarin aurar da yanka amma in bai da aqida kyakkyawa musamman ka ce dan kalaka ta ne wanda malamai suka yi mahukunci da kafirci to kai ka bashi yanka wane ne yanzu ka ba yanka rauci kai ba kafiri wannan shine fatan dukan malaman musulunci game da su duk wanda bai yadda da hadisi ba kwata-kwata bai yadda da sunna ba sai dai qur'ani tsura to wannan malamai sun ba da fatawa da kafirci shi to kai ba shi walikin an ka saboda wai dan uwanka ne ko saboda kana bata zumunci ko saboda kaza wannan ya zama barna kuma kai kai barna kai sunna ka ta ƙarya ce idan la ka ta wabi ne kuma ran kiyama Allah zai tume ka akan abin da kai wallahi ta'ala a'la wa a'lam
na mala wannan mutumbaya ta gaba game da yadda zai ci nasara yana koyar da mata a makarantun islamiyya amma sai ga kuma ba su canza da gungun sai ya yi kamar ya bari kuma sai ya dawo mala wani shawara za ka ba ni
kuma a makarantar da mata saboda ya an daga yadda ɗabi'unsu suke to ana ma karatun ga yadda suke in ba su an shiga uku sau uku sau tara ka ga 81 kenan ai da ra karantar din kullum abin da muke faɗi kenan wajen mata in naje wa'azi in ce to ai mu dole mu karantar da ku muna ma karantar da ku ya aka kare ballanta na ce ba mu yi ba ai kuma shikenan ba ba mu saka tsinke zaman gida zai gagara kullum sai kwana masallaci saboda haka haka za a daure a takarantar da su haka suke wallahi haka suke haka za a ta hakuri da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mafifitan mata a cikin al'ummar nan sune sahabbai amma hakuri da su yakwai wani wasiya da ni hankuri da su ya ce haka nan suke dai suna da ɗan karkatar nan dai haka dai za ka ta hakuri shi ya sa sai ka ɗan kusanto da wuta gare su sannan ka ɗan kusanto sai ka kusanto da wuta sau goma sannan sai ka ɗan ɓuncin labarin aljanna domin su ta tsoro domin su ba ma haka ɗin ne mace tana buƙatar abu uku lallashi dole ne a lallashe ta na biyu tana buƙatar ai mata nasiha a shawarce ta ai mata wa'azi a tuna mata Allah na uku tana buƙatar banga sai ka dan hada da banga ita wannan dabi'un uku in baka same su tare da kai ba to za ka samu aure da ita koyaya mace take koyaya take in kana mijinta ne to sai ka hada mata ukun nan ka dan yi mata banga wani lokaci kai barazana ka tada kura ka tada jijiyar wuya kai kumban baki ta zarzara ido kai mata mai kuru-kuru amma kuma ba ko da shi yake nasara ba wannan saboda haka wani lokaci kuma sai dai kai wa'azi ki tsoron Allah ta Allah yana ganin ki ka furi sai ka zama mai wa'azin karfi da ji ko da za ka zo islamiya lokaci zai fada da sallallahi haba kan dai ake ta wace ai ba ajin in ba ka da hukun nan ba to ba ka tabbata ka samu kan mace ba to bisa wannan hatta islamiya ma kai da yana kai malamin kana ganin ba ta aiki da shi to ai a gida yanzu kai malamin ta ne kila mijinta malamin kan amma kai da kake ko da zai ta gina magana ka mijinta kuma sai banza da maganar sa kuma shine malamin ta islamiya kai kai ba bidare da wani lokaci akan miji na gida amma da haka za ta hakuri da su in ba mu ba su haka za mu ta hakuri na a ci dan juna haka za a kai ni ta kuma addu'a Allah ya taimake mu mu yi tarbiyar su amma lalle ne sai an dauki dai matakai an kuma bi hanyoyi irin wanda sunna ta karantar na yadda za a yi zama da iyali sa'annan za a samu sauki shi kuma malamin islamiya ya ta hakuri ya ta yazi ko ta karo ke ta da yata mutane daban-daban masu hankali su zo su ƙara fadakarwa suna wa'azi ina ganin duk wannan zai taimaka amma dan Allah kar a ga karanta da su in an je ba za a karanta da su ba shi ka ba su lafiya ba da haka dole ne kuma shi ka ba su lafiya ba to ko ina ma ba zai lafiya ba saboda abin da ya fara shi ka shige fara a can da haka dole ne mu hakuri mu ta hakuri kuma Allah ya taimake mu ya taimake su ko ko mata ku ji tsoron Allah in kuka jari al'umma ta jari ko ka lalata kuma lalace dan ka kudi tsoron Allah ku sani Allah zai kande ku ranar kiyama Allah ya samu dace
malamin din da ga bayyana cewa a madaina na mai da'awa wannan abubuwa ya kamata ya rike yi domin kara samu kudin su ga Allah dan bai ta kuka jin tabi kuma ne yau tabi kuma ne yake cewa wani lokaci ne ya kamata a rike zuwa wurin yayinya ta ji kuma idan aka samu rana da ita na fadi da ita na yi laifi
dangane da tambayar farko harkar da'awa harka ce mai wahala kuma harka ce mai daɗi duk ana buƙatar kowa ya yi abin da zai iya na tallafa wa da'awa kai mai da'awa ka fahimci cewa aiki ne jajawar a kanka domin kai mai isarwa ne a madadin Allah a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kana buƙatar ka dage antu da kyawawan halaye da mu'amala kyakkyawa da yi sannu da amfani da usulubi mai kyau da magana mai daɗi da mu'amala ta gari waɗanda za su jawo hankalin wanda kake kira zuwa gare wanda kake kiran su zuwa ga da'awarka idan ba kai wannan ba ba za ka samu nasara cikin da'awarka ba zafi da tsanani da tada hankali da tazijin wuya da tubartawa da yin magana ta cin mutunci duk ba za su ja maka alkhairi a cikin da'awa ba dole ne ka san cewa da'awa amana ce kuma Allah ta'ala zai tambaye ka ai Allah ya yi maka ni'ima ne ya sa ya zabe ka daga cikin waɗanda za su isar da sako a madadin shi a madadin manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan tunda haka ne dole ne ya zama ka bi matakai irin waɗanda suka dace kuma ya zamanto ka bi hanyoyi waɗanda in an bi su za a kai ga nasara a wajen ainihin wato yin da'awa ɗin bayan wannan lalle ne ka sani cewa a matsayinka na mai da'awa akwai ƙalubale a kanka sai ka yi haƙuri za ka haɗa cutarwa iri-iri da zargi da suka da ƙarzaba da kulafuci wasu ma na fatan shiga sharri ya same ka wasu fata suke a ce kai kuskure daya su tallata ka su yada ka sai ka kai hakuri sai ka nemi taimakon Allah sai ka cirje sai ka dage sai ka sadaukar da komai naka dukiya lokaci rayuwarka mutuncinka komai naka sai ka sadaukar kafin da a wakkata tasiri babban lamari shine yi don Allah kuma kai bisa ilimi kuma kai aiki da abinda kai kake kiran mutane zuwa gare shi a gani a kasa an shi da kare ana biki a gidansu waɗannan suna tasiri a wajen da'awa suna taimakawa mai da'awa ya ci nasara idan ka rasa waɗannan to ka rasa babban al'amari dole ne ka zamanto kana yi da ilimi kana yi don Allah kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana la'akari da me yafi kamata ka gabatar me ya kamata ka jinkirta sai nan gaba kana la'akari da tunanin mutane da zurfin hankalinsu da kwakwalwarsu da fahimtarsu kana amfani da usulubi mai kyau magana manganu masu daɗi kana sa hikima da magana mai daɗi ba don tozarci ko cin mutunci ba kana kuma roƙon Allah ya taimake ka ya sa da'awarka ta karbu ta zamanto tabbatacciya ta zamanto mai amfani in kai dan ana fara da'awarka ta kyau dan nan da zuwa tadi ko hira kamar da akan ce kai sai ba za ce ne shi bane mutum ya je ga wanda yake nema da aure domin akwai isharori a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da magangamin magabata daga sahabbai da tabi'ai da ke nuna halaccin haka sai dai kawai ya sha bamban da irin wanda mu muke a shekara guda ana yawon tadi wannan gaskiya ba daga sunna duk inda dai zai ganta suka yi magana suka zuge na shikenan sai a fara maganar yaushe za a yi biki wannan shine abin da ya kamata shi yasa idan ka san yarka da kai sai aure ba ko da zaka bai baka bukatan kai da wani ya zo gidanka kada tsaya da kowa domin ba yake daga cikin sunna dai daga cikin ayyukan magabata ai ta zariyan neman aure ai ta zariyan tadi ana yawan zaman duma magance dan ne da lokacin da kuma za a je tadin nan to wannan kuma ya danganta ne maslaha ke hukuntawa da kuma urfi na mutanen gari babu laifi a je da safe ba laifi a je da rana ba laifi a je da yamma ba laifi a je da dare kawai dai a kiyaye ka'idodi daga ciki dole ke shiga cikakkiyar shiga irin ta musulunci na biyu babu keɓantuwa kaɗaituwa a tsakanin shi da ita na uku a nisanci wuraren tuhuma aka kiyaye waɗannan shikenan kira na hudu a yi saifa-saifa kada zaman ta har udan meleko ya gyara mu da yayin na so ya rufe gida amma shi kuma ya gurus kamar bai gane ba ya zama wani dalili ki da wani dan kai a lokacin ma zai fara kawo wani labarin sabo ita kuma ta kama kunguru da kunkoso ta wani tsayuwa kamar gauraka wannan shirme ne ba daga cikin koyarwar sunna ba daga cikin dabi'ar mutanen kirki in ba ka kiyaye waɗannan abubuwan shikenan shiga ta mutunci rashin keɓewa ko kaɗaituwa nisantar wuraren tuhuma rashin tsawaitawa da kuma wataƙila mu ce tabbatar da cewa maganganun da ake yi ba saba wa shari'a ba to yana da naka cewa waɗannan ba za a ce mutum ya je wajen wanda yake neman auren ta laifi ba ne amma na ambata mana ɗabi'ar aika zuwa ba a ranar yankewa a shekara ana neman aure ko shekara biyu gaskiya daga sunna abin da kai ce ahlus sunna ko musu ma ku duka daga wannan bid'ar ba mutumin da yake neman aure aka ce an bashi kila ma aka zaka biya farashi a gaban shedu uban shine wali ko dan uwan uban ya karba ya yadda ai an ta yadda ne aka zo aka yi wannan magana aka ce mun zo ne magana akan kaza aka ce an ba ku to nan duka rukunan aure sun cika to amma har yanzu ba matar shi bane sai ran da aka tara jama'a aka ce an daura aure matukar ba wannan ba to ba aure tsakanin su me ya dalili saboda urfin al'ummar ma haka ta dauka a wajen aure urfi al'adar mutane na da tasiri a shar'ance dangane da al'amuran mu'amalar su yanzu mutumin da aka samu rana da mace bayan ya biya sadaki ya komai kaddara ma ana gobe daura aure sai ya ji gaba daya ya fasa auren nan sai ya dauki takarda da bairo sai ya rubuta cewa ni Zaidu na saki kandala saki uku ya aika gidan su ne mutan gidan su za su ce me za a ce me yasa za a ce ba matar shi bane ashe kenan ba aure tsakanin su ba aure kenan a lokacin inda da aure yayi na dama yayi wannan ko ba haka ba ko kuma da za a tafi daura auren ana kan hanya kila ka biyo ne daga shika an tafi jaji sai aka hadari sai mijin ya mutu sai iyayen yarinyan sai zo ce to tunda Allah ya sa dai ya mutu Allah ji kanshi ta kaba dai ta kama irin kuma za a raba gado a baka kashi ɗaya bisa hudu na duk abin da ya mallaka a duniya don Allah za ku yadda ku yan uwan shi za ku yadda to inda miji da mata ne ba za a yi haka ba inda an shafa fatiha ne a Kaduna an kamo hanya za a dawo kaduna za ka hadari mutu ba za ta kaba ba ba za ta gaje shi ba ko ko a ce ita ce ta mutu ba zai je ya ce duk kayan da aka ta ɗakin na a raba biyu a ba shi rage ba zai je haka ba inda an daura aure amma ya tafi daura auren kafin ya isa aka bugo aka ce to ai kuma amma je gobar gidan ba daura ba ana jiran mutane su gama taruwa kai aka yi ihu ai ta mutu ya ce to ku kawo mai rabin abin da aka tara mata in tafi da shi gado na zai yi ashe ba matar shi bane dan da matar shi ne Allah ya ce zai yi ko ba haka bane ko kuma yanzu an sa rana duk wannan sharuɗan da ake magana an cika amma ba sa daura aure ba ba daura ba kuma shikenan ba ma yana yake a Lagos ne kai sai ya zo gida da dan nakan shi a ainihin waya ya ci burki da mota yake sai na zo ne kan da ta fito za mu tafi Lagos ba za mu dawo sai bayan wata daya kai uban za ka yi ta me yasa saboda baka dauka matar shi bace ko kuma da ba a ce an fasa yace tace ita ta fasa ba za ta aure shi ba ga kayan da ya kawo kayan lebe in yayi sadakin da ya kawo an dawo shi kuma wannan saurayin sai ce aka bau sai an je kotu an mashi khul'i zai yi me yasa ashe kenan ƙarya muke yi da dama muke dauka in an yi waɗancan abubuwan wai an yi aure ne dama ba gaskiya muke ba dai mun sani ba gaskiya bane fadi kawai muke saboda ya dace da abin da muke so kuma abin mamaki har matasa ahli sunna an same su irin wannan barna to kowa ya sani barna ce babu dalili akan haka wani na iya cewa to ai mun taba jin Sheikh Abubakar Mahmud kuma ya ba da fatawa da wani abu mai kama da haka kai Allah ya ji kanshi amma kuskure ne shi ko ahli sunna bai bin wani akan kuskure ko ne matsayin mutumin auren sa babban malamin mu ne shine wanda Allah ya yi amfani da shi wajen bayyanar da wasu na a wannan lokacin amma hakan bai sa a bi shi ba in yayi kuskure kuskure ne ba daidai bane saboda haka ba a bi ba babu dalili na nafsi a ciki muku ahli sunna ne ba mu takallidanci da kowa nafsi muke bi dan haka wannan ba daidai bane kuma duk alƙalin da aka yi ƙara a gaban shi cewa wani ya kai mai dukan tashi ka shakan ba ya daure shi bai zama gani ga wani saboda barna ta cikin al'umma wannan shine abin da yake tabbatacce a wajen malamai wallahi ta'ala a'la wa a'lam wai aka ce in an je fadi wai me ya kamata a bude makaranta ne kamar a karanta bulugul marad ko riyadu salihina ko kuma halari in an yi haka fa hasanin yayi amma da ya takila sai dai a yi bikin da wani ba kai ba kai ka je ka cika mata kunni da kallon Allah kallon rasul a wannan ta gaskiya soyayya ne da fa kallon Allah kallon rasul ne kai dai a yi soyayya bisa kallon Allah kallon rasul ai wannan sai da Allah bisa kallon Allah kallon rasul amma ka je ka cika ta da Allah ya ce annabi ya ce watakila wannan auren ba zai da kai ba wannan yana mai buga kan kasa ko da ba dan islamiya bane saboda haka ka iya da kanka ka nazarci menene halin da ake ciki babu mai bi a karanta bulugul marab wallahi ibada ce an yi dan Allah ba mai bi a karanta mata al-akhdari ko a je a karanta adamu zafaf ko wani mutaji akan aure na da kai amma ka sani fa in ba shi ne take fara da gare ka da to kaga ko an tsaya da wani ba ustazu kana ji kana gani abin da gare ka a ce an rankwa la ustazu da kasa kai dai kaje ka faɗa abin da Allah ya hore maka na zance kai dai kai ƙarya amma da duk lawa so ka kafadi amma ba ya dala ba ƙarya amma duk abin zai fa a so ka kafadi wannan shine gaskiyar magana amma da duk kana ta Allah kallon rasul inna ana buƙatar tarwi ai tarwi ake buƙata ai dai ba mu duba amma kamata ya san kima an ce rai dangin gore ne yake so dan iska kawai ka je ka cika ka da Allah ka bari sai an ji zulun musabaka ka tudunja amma dai ta wurin a a ba musabaka ake ba a dai iya musakaba amma ba musakaba ba a yi musakaba to amma dai musama musabaka a a karka wannan shi yasa ma ai ka ga da bambanci ko a harshen larabci tsakanin al-khutbatu da kuma al-khitbatu al-khutbatu kai ta kawo aya da hadisi akan mimari liman al-khutbatu kuwa ka nemi aure to nemi aure khutba ne wa'azi ko khutba sai da ka zaka iya zuwa khutba lahiya amma ta koma khutba amma idan ka tafi da khutba Allah kai ba liman juma'a ba ba rawani ba alkitaba ba dogo sanda ba ri ba waraka a hannu ka rike kana karanta khutba kai sai dai ka cika ta da kal ma'ana ba kan sai shi zai ce kai wannan ya so kashe ta kai shi kenan to amma idan wanda take neman hakan ne to mun ba ka zuwa makaranta kalubale ka zo da malamin na izza ko maka ayoyi da wannan zaka je ko maka cin da shi take so amma dai na san duk cikin ƴan mata goma kila ɗaya ce za ka so wannan tarakan ba za su haka ba ta ma karkai ƙarya karkai yaudara ka san matasa akwai ƙarya akwai yaudara akwai rudi su kuma yan mata abin da kake sun fi san haka to ka ji tsoron Allah karkai karkai ƙarya karkai rudi karkai yaudara ka faɗi gaskiya amma kuma wai maganar da aka ce ba ka Allah kansa domin ce ka faɗi abin da kaga dama ba duk abin da kake zama jagoran sa gare ka shine qala Allahu qala rasuluhu manganu masu ma'ana ka iya bada wasu 'yan labarai ka iya fadakarwa a fakaice ka iya kawo waɗansu abubuwa da zai jawo hankali zuwa ga abin da kake so a yi maka nan gaba irin wannan za ka yi amma ka ɗanɗale kawai ka zo da Qur'ani ka buɗe da sirrin jalalaini Qur'an al-Azhar ina ga ma an tace tana zuwa har kira ta a gida za ta ƙara dawo sai dai ka ji an zo da gida garan an baka da ainihin littafinka a hannu wallahi ta'ala alam amma dai al-muhimmu la'akari da yanayi kawai wallahi ta'ala alam
tambaya ta ƙarfi kwamari mana ya ce a halin da musulmai muke kiyan zumanan menene ya mana ce kuma menene za mu yi ga yan uwanmu da aka kashe a garin Jos da kuma yan uwanmu da ake karin cewa a Palestine kuma shin kungiya Hamas kungiya ce ta inkiya ko ko ta ahlus sunna Allah mai da gida Allah mai da malam gida lafiya
dangane da halin da musulmi suke ciki kowa da ya sani me ya kamata a yi shi ma kowa ya sani amma akwai muhadarar da nayi a matsayin goren sallah ga mutanen Falladan a wannan muhadarar an yi kokarin tattaro abubuwan da ake halin da ake ciki da yadda za a yi a samu fita da haka muna aiko ma ga kasar dan akwai domin ya zama mun sauƙaƙa mu kanmu bisa la'akari da yanayin ciki abu na biyu magana dangane da mutanen Jos shi ma akwai gangami na wa'azi da ake na musamman karkashin lajnatu da'awa a cikin garin Zaria an yi guda daya a masallacin Ali ibn Abi Talib dake babban dodo a wata alhamis nan kafin sallah alhamis nan kafin sallah ranar juma'a kafin sallah kuma aka yi na biyu a masallacin bakin dogo masallacin cikaji bakin dogo wato masallacin da malam Muhammad al-Kabir Abdullah yake walimanci kasafin suna nan har da na video da na CD da na audio akwai ma zuwa gare su za a ji duk bayanan da aka yi dangane da abin da ya faru a wurin ma gaba daya a Justin da yadda abin ya kasance da dalilin kasancewarsa da irin matakan da musulmi ya kamata su dauka duk za a samu anan shi ma dan mu sauka wa kanmu duk al'akarin lokaci dangane da kungiyar Hamas maganar kungiyar Hamas din shi'a ne kamar yadda dole suke cewa akwai jindillahi akwai Hamas akwai waɗannan da suke Lebanon su kuma Hezbollah duk ana maganar cewa duk ɗan shi'a ne amma su Hamas su ne masu ɗan dama-dama ake gani kamar su wani ganin zambiza ne ko wani abu mai kama da wani wato babban musibar da ke cikin Palestine shine a yayin da muke bakin ciki da kukan zuci na wulakanci da kaskanci da musulmi suke gani a wurin su yan Palestine yawancin su ba dan Allah ba suke ma'ana ba da sunan jihadin musulunci suke ba suna yi ne dan kare kasar su ta Larabawa dan kare kabilar Larabci dan kare yaren Larabci shi yasa yawancin su kauniya suke yi a cikin su akwai yahudawa akwai kristoci akwai maguzawa kai akwai ma yahudawa a cikin su larabawa wanda ke bin addinin yahudanci a cikin su wanda suke tare da Palestina ake yake to kaga wannan yana musiba ce ko ba yadda za a daukaka ta su ba yadda za a samu nasara in dai suna kan wannan ya yi sai misali lokacin da Yasser Arafat yake da rai yana shugaba duk lokacin kirsimati sai ya taya kiristoci bikin kirsimati sai ya tafi can daga Ramallah ya je Bethlehem bayan akwai lokacin da aka ce an hana shi Yahuda sun hana na Isra'ila ya ce ko a ƙasa sai ya je matarsa da Yahudiya ce kuma akwai wani daga cikin manya-manyan waɗanda yake shawarta a cikin duk abin da zai yi a duniyan nan babban fafaroma ne babban pasto ne to kaga abin sai ya ɗaure maka kai shin mu damuwar da muka yi su irin ba damuwar da suke kenan ala kullu halin da yan uwanmu musulmi ne ko mun kurakuran da suke kai sun fi waɗannan arnan sun fi kuma Yahudawa kuma tabbas an zalunce su kuma ana zaluntar su kuma dukkan cibiyoyi na agaji da kuma sauran waɗanda suke faɗa a jan duniya sun yi tarayya wajen kare wannan wajen karfa wannan zalunci da ake musu abin takeici wai kasar Egypt ita ce ta kiyarda ta bude Gaza a shiga ma da kayan agaji ga Falastinawa abun bakin ciki abun bakin ciki majalisar barka duniya ita kuma da yake tsinaniyar kungiya ce, ita kuma ba ta ce komai ba, sai ma daga baya ne wai aka ce an yi Allah wa da wai kuma Isra'ila wai ta tsagaita bude wuta ko da yake falisna su suka ja. To irin wannan musiba babba ce, to amma ba na jin muhallinta ne, nan ne muhallin tattaunata ko kuma a wannan lokacin ne muhallin tattaunata, domin gaskiya akwai bukatar mutane su fahimci abubuwa da yawa game da rikicin Palestine. Asalin shi na addini ne, amma ya koma na kabilanci, ya koma na yare, ya koma kauriya da sauransu. Wannan zai nuna cewa a cikinsu akwai mutanen kirki ko a cikinsu akwai masu don Allah, tabbas akwai. Zai nuna cewa a cikinsu wai ba za a samu ba, akwai su. Amma dai jagoranin al'amarin suna da wata manufa ta daban saɓanin manufar addinin Allah. Wannan shi ne abin da ya kamata mu sani. To amma babban abin da za mu yi mu ci gaba da addu'a, Allah ya taimake su, ya fitar da su daga kunci da kangi da shankalin da suke ciki. Allah kuma ya maganin Yahudawan Isra'ila da masu goyon bayansu da masu taimakon su ta kowace irin hanya. Ina ganin wannan shi ne wajibin mu a wannan mataki din. Sannan kuma ya zama mana gani gawa ne da aka ce a isuwa na tsoron Allah. In muke sakaci irin yadda ya faru gare su a wancan lokaci, to shikenan abin da ya faru gare su zai iya faruwa gare mu. Ai da Yahuda an kore su, amma wai su saboda alaka ta jini ko alaka ta yare yasa suka dace mazauni, suka ce tunda cikin Yahudawan nan akwai Larabawa da yawa, to su dawo su zauna suka ba su tsaro. Suka ce kuma kowa komai ai da su da Yahudawa suna da alaka ta addini, wai musulmi ya lalace tana da alaka irin ta addini, wai saboda ai su ma suna bautan Allah sama ne kamar yadda musulmi suke, saboda haka suka ba su dai mafaka suka ba su mazauni a hankali a hankali. Yahudawa kamar yadda Allah dama ya gama ɗabi'ar su, suka yi ƙarfi suka kulla gaba tsakanin musulmin, suka raba tsakanin, suka fasa su, sannan suka warfake su. Yau gashi abin da suke musu. Saboda haka muna fata mu ma ya zama gani gawa ne a cikin al'amarin mu, domin akwai wanda suke ganin gara musu ma ba musulmi ba da musulmi. To wannan kaga musiba ce, kuma irin wancan abin shi ya faru gashi anan ma in ya faru abin da ya faru tun zai iya faruwa anan koma ce da haka. Allah ta'ala ya tsare mu kuma ya mana mafaka.
Mana Allah ya tsare mu wannan shi ne.